الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 24 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1433, dare da 12 ga watan Agusta shekara ta 2012. Wannan shine kaso na 68 daga cikin jerin gefen karatuttukan ainihin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Kasantuwar insha Allah ta'ala muna tafsiri cikin suratul Baqara. Mun iso daidai inda Allah madaukakin sarki ya bayar da tarihin ginin Ka'aba da kuma tarihin aikin Hajji tare da tarihin babban annabi uban annabawa Ibrahim Khalilur Rahman, Allah madaukakin sarki ya kara mishi tsira da aminci. Muka dauko bayani dangane da abin da ya shafi siffa aikin Hajji da Umra, mun siffanta ainihin Umara har inda bayanai suka kai mun fara shiga aikin Hajji a jiya. A yau insha Allah ta'ala za mu sake dauko bayanai a takaice insha Allah, wadanda wadannan bayanai su ne za su karkare mana zuwa ga ainihin siffanta aikin Hajji. Kamar yadda muka ce, musulmi ya iso ainihin kasar Makka ya yi Umra ya kammala. A lokacin da ka iso ka kammala Umararka, kai aski shikenan komai da ya haramta gare ka, saboda ainihin harama ta aikin Umra yanzu ya dawo ya halatta gare ka. Abin da ya rage sai shiga aikin Hajji. A nan akwai tsokaci. Idan mutum ya iso kasar Makka sai ya iso, rashin lafiya ta buge shi, bai samu damar yin Umara ba har aka kai ranar 8 ga wata. Haka idan mace ta iso Makka bata samu damar yin Umara ba saboda tana zubar jinin haila ko jinin haihuwa na zuba gare ta. An fahimta? Dawan waɗannan dalilai guda biyu ko makamantansu idan suka hana mutum yin Umara har ranar shiga aikin Hajji ta yi, idan ya samu sarari ya samu sauki, in mace ce ta ainihin wato ɗauki harama, domin ita mace za ta iya ɗaukan harama tana cikin jinin haihuwa ko jinin haila, ta ci gaba da aikin Hajji. Amma Umara ce ba za ta yi ba saboda sai ta je Ka'aba, kuma ba a zuwa Ka'aba da jinin haila ko jinin biki. Idan ya kasance mace ta samu kanta a larura irin wannan, wato ta iso bata samu yin Umara ba saboda tana zubar jinin haila ko na haihuwa, kowa iso bai samu yin Umara ba saboda ba shi da lafiya, ranar 8 ga wata sai shi wannan mara lafiya sai rashin lafiyar shi ta sauki. Ita kuwa wannan mace a ce ranar 8 ga wata ko jini ya dauke mata ko bai dauke mata ba sai ta wanka sai ta shiga harama. To kun ga a irin wannan halin ba su sami yin Umara ba kafin Hajji kenan. To idan aka gama aikin Hajji kaf ya rage tafiya gida, to shine sai a fita da su wuri mafi kusanci da wajen Makka. Ina ne da an fita za a ce an je wajen Makka? Shine ainihin Tan'im. Tan'im din nan yanzu anguwa ce a bayan garin Makka. An fahimta? Wannan Tan'im ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ainihin dan uwan Aisha Abdurrahman ya dauke ta ya kai ta. A lokacin da ya kai ta ta je ta yi wannan ainihin wato ta jaddada niyyarta, sai ta dauko wata niyyar Umara din. Dan haka kun ga ashe Tan'im ba wurin dauka harama bane, domin ba miƙati bane. Amma ga wanda ya samu kanshi a larura irin wannan, sai ya fita wuri mafi kusa da inda ba ya fita, to ya fita wajen Makka, to sai ya Tan'im nan ta kasance. Saboda haka masu zuwa suna ɗauko Umara bayan an gama aikin Hajji, da nufin cewa suna so su kwaikwayi irin na Aisha ne. Tambayar ita ce bawan Allah ka yi haila ne? Tambayar ita ce ka shigo Makka da rashin lafiya ko larura da ta hana kai Umara kafin Hajji ne? Babu daya. Hasalin yau akwai mutanen da wai saboda kada su yanka rago, domin a irin wannan hukuncin na Aisha ko to yankan rago ya faɗi a kanta, shine ta shigo bata sami yin Umara ba saboda larura, har lokacin Hajji ya sai ta zo sai ta Hajji, da ta Hajji ta kammala sai kuma wannan uzuri sai ya gushe sai ta tafi sai ta Umara. To kun ga abin da ake so a yi shine Umara a warware sannan ayi haji. To ita kuma sai ta zo bata yi umara ba, an fahimta, sai haji, daga haji kuma sai ta yi umara, sauya hukuncin nan da ta yi. To wannan ya sa kuma hukuncin yanka ya faɗi a kanta. To akwai alhazan da wasu na kokarin su kauce wa wannan yankan, shi ma in yayi sai ya zama shi alhaji lafiya, sai ce wai shi ne irin na Aisha ne, tambaya ita ce haula kake, baka da lafiya ne, ba daya bai halatta ka kwaikwayi Aisha ba, ita ma larura ce. Don haka ina fatan alhazai su kiyaye wannan. Na biyu, akwai waɗanda bayan sun yi umara ɗin a cikin wannan wata na ainihin aikin hajji ko kuma watannin aikin hajji, sun tamattu'i kamar yadda ake so, sai kuma sai su je sai an gama aikin hajji tsaf, sai ga mutum ya sake sanya kayan harama daga cikin Makka. Da jahilan ƴan tasinan da ƴan boss, zaka ji suna cewa umra minat tan'im, umra minat tan'im, ko wai zai dauko umra daga tan'im, sai su dibi jahilan alhazai sai su kai su, da sun kai su shikenan sai ga sun dawo da su shikenan sun ci riyal 30 ko riyal 50. Inda zaka gane cewa yawancin su bayan jahilci suna fama da keta waɗannan direbobin, kakka da mu ka gan shi da dogon gemu macuci ne, azzalimi ne, da ka same su ka ce kai ba za ka ji tsoron Allah ba, abinda ka san waɗannan suke ba daidai bane, sai ce to shi ina ruwan shi, tunda dai sun ce mishi, amma kai ka san ba daidai bane don ya saba ma sunna, ya saba ma sunna, amma kake promoting, kake haɓaka abin, kake goyon bayan abin. Haka za ka samu in ka je kana hira da waɗannan direbobi a matsayinsu na sun ga cewa kai ɗalibin ilimi ne, har wani lokacin sai ka ji don izgilanci, sai a ce ɗalibin jami'ar islamiyya ne kai, ko wato ɗalibin jami'ar islamiyya su ne ƴan zafin kai, ƴan riƙo da sunna, ma'ana kai ba za ka yi riƙo da sunna ba. Haka a Madina in ka ga suna ɗiban mutane suna kai su wuraren ziyara wanda ba shari'a ne take ba, in ka ce musu amma kai ka san wannan wuraren ba daidai ba ne, sai ce to gaskiya kan ba daidai ba ne, babu inda aka ce a je a sunna, amma kuma tunda sun ce in kai su ce a'a kai ka tsaye da motar ka fa kana cewa ziyara 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 ziyara, ko kun fahimta? Saboda haka za mu zo mu magana kan ziyara ma insha Allah ta'ala. Don haka idan ranar tarwiya ta 8 ga wata, daga gidan da kake sai kai aski, wato ka aske gashin hammata da gashin mara, kai gyaran kumba, sai ka ainihin sanya kayanka na harama daga cikin ɗakin ka ko daga cikin gidan da kake, sai ka ce labbaika hajjan, sai kai ta ainihin talbiya, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, sai ka ainihin wuce mina, mina din nan kamar yadda muka faɗi ba a fita daga ainihin Makka sai rana ta fito, sannan sai ka tafi mina, idan ka tafi mina za ka ainihin wuni ne, kai sallar azhar, kai sallar la'asar, kai magriba, kai isha, kai asuba, wato salloli biyar kenan. Kowace sallah daga ciki za a yi ta akan lokacinta ne, sa'an nan kuma ba za a haɗe sallar azhar da la'asar, ba za a haɗe magriba da isha ba, sai dai sallolin azhar la'asar da sallar isha kasur za a yi musu, sallar ainihin magriba da sallar ainihin asuba su waɗannan za a bar su a yadda aka saba yin su, wato magriba raka'a uku, asuba kuma raka'a biyu. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'annan sai kuma tsayawa a Arafa, wanda yake bayan ka gama wannan zama na ainihin Muzdalifa na Mina a ranar 8 ga wata, gari ya waye sai a bari sai rana ta fito, idan rana ta fito shikenan sai ku kintsa sai ku ta fito. Anan akwai ta tafurza kamar yadda muke cewa, ba mu goyi bayan abin da hukuma alhazan Najeriya da sauran hukumomin jihohi da kuma wasu kasashe suke ba, na canza ibadar aikin hajji da aka yi gaba daya, shine a rinka gabatar da abubuwan kafin lokacinsu. Za ku iya cewa a'a ku je ba za ku shiga motarsu ba, ba sai ka shiga motarsu ba, sai ku yi group, in kuka yi group sai ku je ku ɗauki bus, idan kuka ɗauki bus sai ku gaya direban bus ga ƙarfe kaza kuke so ya zo ya ɗauke ku, ƙarfe kaza kuma zai zo ya ɗauke ku, kuɗin ku ne, kar wani ya maka tahakkumi ya maka iko a cikin kuɗinka. Sannan wannan kuɗi da ke jikin ainihin receipt ɗinka kai kuma tunda baka hau motar hukuma alhazai ba, ranar duk da ka dawo jidda za ku dawo gida Najeriya, ka tambaya akwai ofishin da za ka je za a mayar maka da kuɗinka, wani lokacin ka ga an mayar ma da 10,000, wani lokacin 15,000, da gwargwado da motocinsu da baka hau ba. Saboda haka duk wata mota da ya kamata ka hau ta hukuma alhazai, to kana nan da receipt a cikin passport ɗinka ko a cikin ticket ɗinka, idan har baka hau ba in ka dawo Jidda kawai kace ina ne zan je ofishi da ba a mai min da kudi na kana zuwa an ka mika musu sai gani shikenan sai a rubuta ma sai ka je sai ga an mai maka da kudin ka da gurgurdan irin motocin su da baka hau ba ina fata an gane saboda haka sai ku hau sai ku tafi Arafa idan kuka je Arafa sai ku zauna kafin ainihin a fara sallar Arafa ku huta ku samu inuwa saboda daji ne jama'a sai dai yan bishiyoyi tsalle tsalle inda aka ainihin samu aka shushuka kada ka gajiyar da kanka don ka azo daidai lokacin da za a fara ainihin addu'a Arafa kai kuma ainihin ka rukushe idan rana ta yi zawali a Arafa sai ainihin a kira sallar azhar ku kiyaye idan aka kira sallar azhar sai ainihin a yi sallar azhar a kuma yi sallar na'asar to yanzu ne wani yake min tambihi dangane da ainihin maganar hutuba wadda muka yi bari mu fara wata sadakarwa tukuna asalin abin da ya faru Jabir dan Abdullahi yace ranar Juma'a ce ta daidai da ranar Arafa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Annabi ba sallar Juma'a ce yayi ba an fahimta jama'a dan haka koda Juma'a ta yi daidai da Arafa to ba sallar Juma'a ce ake yi ba jama'a an fahimci wannan da kyau sallar da ake yi ita ce sallar azhar ce ake yi huduba kuma da ake ba hudubar juma'a za a kira ta ba ko da ranar juma'a ce sai a kira ta hudubar arafa saboda ita sallar ta arafa ce dan haka a kiyaye wannan jama'a sallar idi ita ce ake wa hudubar bayan an idar da sallah sallar juma'a ita ake wa hudubar kafin to haka sallar arafa ma kafin ne shine tuntuban harshen da nake ji ake kokarin a gyara ko ina jin shine kafin ayi sallar za a zo a fara ainihin da hudubar ta arafa hudubar nan ta arafa guda ɗaya ce ake yin ta ba hudubobi biyu bane kamar yadda hudubar idi limaman musu su ji tsoron Allah hudubar idi ba guda biyu ake ba hudubar guda ɗaya ake yi to haka nan hudubar arafa ma guda ɗaya ce idan aka yi wannan ainihin hudubar aka tashi aka yi sallar azhar aka tashi aka yi sallar la'asar kiran sallah ɗaya za a yi wa sallolin amma iqama guda biyu shikenan sai kuma a ci gaba da addu'a a tsaye ana fuskanta alqibla in ka samu damar kaiwa ga ainihin gindin wannan dutse da muka yi ishara ka je ka tsaya in baka samu dama ba ko ina ka tsaya a filin Arafa yayi yazo yana daga cikin falala ta wannan rana ta Arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma min yawmin aktsara min an yu'tika Allah fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafa babu wata rana da Allah yake yawaita ɗan ta bayi daga wuta fiye da ainihin ranar Arafa wa innahu lawajhu Allah ba kanshi yakan sassauto ya kasa kasa daga inda yake thumma yubahi bihim almalaika sai Allah ya ce wa mala'iku ku dubi wadannan bayina ma arada haula wadannan bayin da suka zo suka taru a wannan filin me suke nema an fahimta jama'a a cikin wata riwaya yace inna Allah yubahi bi ahli arafa ahli as-sama Allah madaukakin sarki zai dubi mala'iku dake sama yace wa mala'iku ku dubi wadannan bayina wanda suka taru a filin Arafa فيقول سيتي انظروا الى عبادي جاءوني شعصا غبرا كدو باين النواء سنزو سنا تكين دبتي دكاونا سمسو مسو دكنا سنزو ندو من يمن اينه غافراتا انا شدا مكتشوا نا اينه غافرتا مسو wannan hadisi sahihi ne al-Imam Ahmad ne ya rawaito shi to bayan da ainihin an gama addu'a Arafa rana ta fadi to sai a fito daga filin Arafa idan aka fito daga filin Arafa ba za ka yi sallar magriba ba da isha sai ka zo Muzdalifa idan ka iso Muzdalifa sai ka yi magriba da isha za ku iya haduwa ku yi jam'i za ka iya yi kai kadai idan kai sallar nan ta ainihin wato magriba da isha to babu shafa'i da witri babu wasu sallolin dare saboda daren sallah ne babu wasu ibadoji na musamman da aka ce ana yi waɗanda suka tabbata a daren sallah sannan kuma maganar shafa'i da witri ko makamantan su duk Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba sannan kar ka bata wa kanka lokaci da abin da za ka ga wasu alhazai sun shagaltu da yi na tsintar tsakuwar jifan shedan da za su yi gobe sai da wani mutane suna matsawa sai sun tsinta a Muzdalifa ka bari ko da ka zo wurin gindin dutsen inda za ka jifan shedan din ka iya durƙusawa ka ɗiba ko da waɗannan tsakuwoyi waɗanda wani ya amfani da su ne in aka amfani da su hukuma na kwakulo su ta dawo da su a watsar wa da mutane su za ka iya ɗiba ka sake ainihin in jifa da su babu wanda ya hana Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'annan lokacin da ainihin wato ka kwana a Muzdalifa da yawa ya kai sallar asuba, in so samu ne sai ka karo mash'arul haram. Mash'arul haram dan kwari ne wanda yake tsakanin ainihin wato asalin Arafa in ka baro ta ka shigo Muzdalifa da kuma can kafin ka gama karasawa cikin Mina. Saboda asali ina so jama'a su gane ita kanta Muzdalifa ta wani yanki ne na Mina. Dan haka galibi in muka je aikin hajji duk shekara ɗaliban ilimi suka rikice, sai su ce to sun ga mu ɗan Najeriya da sauran Nijar da ƙasashen Afrika na yamma an zubar da mu a ɓangaren da ake kiran shi Muzdalifa, me yasa mu ba a kai mu Mina ba? A duk ɗaya ne misali mutum ne sai ya ainihin ce ka kai mu Tudun Wada, sai ka je ka kai shi layin Maje ka aje shi, ai ka kai shi Tudun Wada, sai dai sunan layin menene? Layin Maje. Ko sai ka kai shi a gora ka aje shi, kaga dai har yanzu ana ina ne. Saboda haka asali ku kiyaye Mina tana da faɗi. To Muzdalifa wani yanki ne a cikin ainihin Mina. Sannan wadi Muhassir, wadi Muhassir kuma shine inda giwaye suka taho daga ƙasar Yaman suka biyo ta filin Arafa sai suka zo daidai inda wadi Muhassir yake. Wani kwari ne, wannan kwarin shi kanshi a cikin ainihin Muzdalifa yake. Wannan duk bangare ne na Mina. Waɗannan giwaye iyakacin nan ne Allah madaukakin sarki ya tare su. Zaka ga can ƙarshe an je an yi asibiti. Nan kuma in ka taho ƙarshen dutse zaka ga an yi gidan gwamnati, nan kuma ma'ana gidan gwamnan Makka a nan ne yake a sama. To wannan kwari da yake a tsakiya shi ake kira Wadi Muhassir. Iyakacin giwayen nan ne Allah madaukakin sarki ya tare su, ya yi musu tarmihin bi tijaratin min sijili. Idan ka samu wannan kasar da nake faɗi, zaka ga inda na tsaya a cikin kwarin ina nuna wa mutane ina cewa ga iya kwarin nan inda Allah madaukakin sarki ya tare giwayen, na kwatanta ga daga inda giwayen suka to ga iya daidai inda Allah madaukakin sarki ya tsare waɗannan giwaye. Gaskiya lamari giwayen fa jama'a ko ƙanshin Makka ba su ji ba, don tsakanin su da cikin garin Makka ya kai ka Makka ce tazarar lukuro da cikin garin Zariya, kamar lukuro da cikin garin Zariya ne. Saboda haka ba karamar tafiya bane. Gaba Kano kuma a ce mishi daga gadar Tamburawa cikin zuwa cikin Kano, kaga ba Kano bai ji labarin giwayen ba ma sam. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To waɗannan dai misalai ne muke don mu kusanto da mutane yadda ba su iya fahimtar waɗannan al'amura. To sa'annan sai kuma ainihin jifa daga Muzdalifa, idan ka gama ainihin wato sallar asuba ana so sai ka tsaya sai ka fuskanci alƙibla kana ta addu'a kana ta zikirori. Idan ka ga rana gari ya haske rana tana dabda fitowa, sai ka fito sai rana ta fito maka kana kan hanya daga Muzdalifa, sai ka ƙarasa wurin jifa. Kana zuwa wurin jifa za ka fara ainihin ganin ƙaramin wurin jifan shaiɗan as-sughra, sannan sai ka ga matsakiya, sannan sai kuma ka ga al-kubra. To waɗannan wurare su ne nake so yanzu zan yi amfani da wannan dama insha Allahu ta'ala in kwatanta mana ba dan kuma domin waɗannan al'amuran su bayyana ga mutane da kyau kwarai da gaske. Sakowi dai sai a kiyaye jama'a, duk da yake an ce shaitan ake jifa, gaskiya ne shaitan ake jifa, amma kuma ina so ka sani ibada ce. Na kar ka sake ka yi abin da ba daidai ba, kaga ka kaddara cewa ka taho daga ainihin Muzdalifa ga inda Muzdalifa take, ka fito to yanzu ka karaso inda wurin jifa yake, za ka samu ga sughra wurin jifa ƙarami, sannan sai ka karaso ga kuma wannan sai ka ga wusta to sa'annan sai kuma ka karaso sai kuma ya zama ga ainihin kubra. Wannan kubra ita ce ake kira dai Aqaba. Ina fata an gane. To yanzu da ka karaso kaga ka taho daga Mina ne Muzdalifa, to kana fuskantar Makka ne, kaga ga inda Makka take. An fahimta? To kana tahowa ranar sallah, kar ka manta an wuce 8 ga wata ra'ayin tarwiya, an wuce 9 ga wata ranar Arafa, an zo 10 ga wata. Saboda haka tun da an zo 10 ga wata, yanzu ka ga a ranar 10 ga wata ga abubuwan da suke a kanka. Na farko ramyul jimar, shi ne ake kira jifan shaitan. Na biyu azzabah, azzabahu ko kuma annaharu,
ha sai na uku shi kuma shine ainin al-halq aski sai na hudu shine at-tawaf at-tawaf kaji abubuwan da suke akan ka a wannan ranar shi yasa aka so ranar arafa din nan da ka sako daga arafa ka zo muzdalifa ka wuni kana yin ayyuka kuma gobe ya ka wuni kana yin ayyuka don haka ake so dare ka kwanta ka huta amma alhazan ba sa ji wallahi sai kayi kayi da su sai gari ya waye abubuwa sun yi wasu ga mutum wallahi wani sai ga yana tafiya haka alhaji lafi an ce wallahi duk kafafuwan shi sun gaji to an ce ka huta kaji an fahimta gama gari ya waye ka zo sai ka tsallake wannan ta farko sugura sai ka tsallake ta biyu wusfa sai ka taho wannan kubra to idan ka taho kan wannan kubra idan ka zo sai ka juya haka ake so yanzu ka dawo da mina da muzdalifa sai su dawo nan na haka nan wurare uku ne ka dawo da su hagu kaga dai na farko arafat muzdalifa mina duk ka turo su nan kuma makka ka koma da ita to wurin jifan shedan din shi ka tasa a gaba to wurin jifan shedan din asali ana so ka gane asali fa ba wata alama a wurin amma saboda zamani ne kada ya tsawo wurin ya bace sai ake yin alama a wancan zamani kawai fili ne annabi ya nuna musu kawai ga wurin kuyi to daga baya sai aka zo sai aka yi wata yar fila haka aka tayar da jini haka daga baya gwamnatin Saudi Arabia sai ta mai da abin sai ya ƙara fadi haka don haka a da yar sanda ce kawai a tsaye yar fila ce ta gini haka to amma yanzu sai ya zama an yi wani gini ya kai bango ya kusa bangon ɗaki guda to ina so ka san ba wannan fila ake jifa ba fa malamai sun ce ma kada ka kudurta ita za ka jefa a'a abinda ake so kawai da aka tayar da jinin haka a da dai ka ga jini ne a tsaye haka to daga baya sai aka zo aka tayar da shi sai zama katanga ce haka to sai aka zo sai aka yi wani rami ya kewaye haka to abinda ake so cikin ramin ake so dutsen ka ya fada ba wai taɓa wannan abin ba tare da cewa zai je can ƙasa zai taɓa shi amma ba shi ake so ba don so da dama za ka jefa in ya tsalle ma sai ya dawo maka ka ga bai ba don haka abin da ake so so ake ka jefa ya faɗa cikin ainihin wannan ramu to sa'an nan sai tsakuwa da ake jifan da ita tukuna mu tsaya mu duba sai tsakuwoyi da ake jifa da su tsakuwa ce malamai suka ce kamar tsakuwa ta ainihin ƙwallon abin nan aduwa ko kuma kamar wanda ake jifan gaba da ita kun ga irin waɗannan dai su ne ba wai wani gumari gumani wanda za ka gansu tirikwata ko kuma manya manya wanda za a fasa kai da su ba sannan ba a yi da takalmi sannan aka zo natsuwa za ka yi musamman waɗanda ba su jifa da daddare ko kuma lokacin da babu jama'a wani lokacin za ka ga ka je ka tsaya har bakin wannan ramu kamar yadda in ka je ka samu wannan kasar ɗin za ka ga mun zo da daddare ne ba kowa har bakin ramin na tsaya ba kowa to a lokacin ka ga babu magana ma sai ka wurga kamar kai ga abu ne nan haka kai za ka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tunda ba ka ga abin da farani ne a gaban ka to amma in kana nesa ne shine za ka yi kokari yadda za ka jefa ya shiga Allahu akbar misali Allahu akbar misali Allahu akbar haka Allahu akbar Allahu akbar ka tabbata ya kai guda bakwai malamai suka ce ana so ka samu safara saboda ta yi ka kuskure na haka sai ka samu kamar guda goma amma kuma sai ka natsu don kar ya gaza kar kuma daɗin jifa ya sa ka wuce yawwa saboda haka sai a lura to a ranar sallah ka ji abin da za ka jefa nan kawai ita wannan in ka je ka jefe ta kamar yadda muka ce ana so ka jefe ta ne ta wannan ɓangaren nata kar ka biyo ta baya sai dai malamai sun ce in yanayi ya yi tsanani jama'a sun yi wato babu laifi ka dawo nan baya din amma dai Ibn Mas'ud da ya tsaya haka sai ya ce kun ga na sa ni na dama da ni suka ce eh kun ga na sa ainihin maka hagu da ni eh sai suka ce annabi da aka saukar mai da suratul baqara to nan ya tsaya to shi yasa malamai suka ce to an fi so ka tsaya a nan abin da yasa kuma ya alakanta suratul baqara saboda suratul baqara ita ce ta fara zuwa da hukunce-hukuncen aikin hajji a cikin surorin alqur'ani zuwa madina kaga abu na farko shine ne ramil jimar jifan shedan waɗannan tsakoyi na jifan shedan jama'a kana iya tsuntar su a mina kana iya tsuntar su a makka kana iya tsinta su a mudan fa ko ina kana iya tsinta su a gindura mai inda ake idan wani yi go da yawa in ka zo gindin abin ka iya cewa Allah ba mu da Allah mu ba mu ko da yake duka ba sharran ka sai ka wanke su ba ba a wanke su ba sai an wanke su ba yadda suke kai tsakoyi ne zaka diba sannan ko da tsakoyi ne na zamani don wata shekara na jiwo ne na ce wani karka da irin waɗannan tsakoyi da ake kwanta da su saboda gwamnati ta zo ta zubar da tsakoyi irin waɗannan gravels waɗanda ake fasa dutse na inji sai na jiwo ne na ce a'a waɗannan duwatsun ka gwada na Allah ba ne ka samu akwai na Allah ba duka na Allah ne ba Allah na fata an gane yawa to sai azzabu ko kuma annahu yanka saniya da rago da tintiya da bunsuru da akuya waɗannan din yanka su ake amma idan ka je idan kai ka soke su ya halatta raƙon shi kuma soke shi ake yi idan aka tashi yana tsaye kan kafafuwan shi guda huɗu sai a tsage kafar gaba guda ɗaya misali ta dama sai a daure ta haka sai ya zama yana tsaye ainihin alaiha salat kamar yadda Allah ya ce yana tsaye akan kafafuwa guda uku sai zan bai da support kenan yadda da an soke shi zai saukin faduwa to wannan raƙuni mutum biyu uku huɗu biyar har zuwa bakwai za su iya haɗuwa a kan raƙuni ɗaya haka saniya mutum ɗaya biyu har zuwa bakwai za su iya haɗuwa amma rago to mutum ɗaya ne to sa'annan dangane da yanka jama'a ba ɗaya ake yankawa kadai ba za ka iya yanka goma za ka iya yanka ɗari za ka iya yanka ɗari biyar an fahimta jama'a don haka ko umra ka je kai in kana da hali za ka iya zuwa ka yanka kai ko ba kai da ba za ka je aikin hajji ba za ka iya samun kuɗi ka ce Alhaji eh in ka je ka sayi rago ka yanka ka yi sadaka da talakawan Makka yana daga cikin sunna ko da ba za ka samu zuwa ba ko ruwa mai irin wanda ake abin nan sai ka samu kamar 10,000 sai ka bayar ka ce don Allah Alhaji in ka je a sayi ruwa a sadaukarwa da alhazai bayan Allah ko talakawan Makka duk ana iya yi don haka kun ji bayanin dangane da wannan yanka za ka iya cin nama kuma wannan naman za ka iya sadaukarwa sannan kuma za ka iya guziri ka taho da shi har Najeriya yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun yi guzurin wannan nama sun taho da shi suna ci har zuwa gida don haka babu laifi ka ji abu na biyu da ake a ranar sallah to wata matsala game da yanka ita ce za ka iya ba da wakilci shi ne sai ka samu wani wane eh da Allah ka je ka sai rago ka yanka kai min sadaka shikenan misali bari in kawo yadda muke duk shekara dan abin ya mana sauki sai muka tattara kudaden alhazo da mu da waɗanda suka amintu sai mu je mu samu abokan mu ɗan garin Makka sai a je a sai mana raguna kamar guda 100 tun da muna da yawa sai mu ce to amma cikin guda 100 din nan guda 50 a yi sadaka guda 50 kuma a soya a kawo mana nama dan haka sai zama mun sadaka kuma mun ma mun samu minci ina fata an gane dan haka babu laifi akwai hukumomi kuma waɗanda gwamnatin Saudi Arabia ta aje su amintattu wanda zaka iya zuwa ka je sai su baka receipt in suka baka receipt na daidai da ainihin kuɗin ka sai duk gaskiya garin gaya wa alhazai maganganun guda biyu magana farko ita ce duk wanda ya yanka hadaya kafin wannan ranar goma ga wata ba ta yi ba don wasu an ringa ba su guragun fatawa cewa ai da zaran kayi umara za ka iya yankawa a'a za ka iya yankawa amma ba hadayar hajji ba hadaya ta sadaka ga magani misali jama'a duk mutumin da ya yanka ragon suna kafin ranar bakwai ga ɗan shi ragon bai yanku ba an ci nama ne kawai ranar sallah babba in ka yanka ragon sallah babba kafin liman ya sauka daga idi bai yi ba haka nan wannan ragon hadaya jama'a ba a yanka shi sai ainihin ranar sallah amma ana iya biyan kuɗin kafin nan wannan shi ne tambayi na farko da muke wa alhazai tambayi na biyu dangane da abin da ya shafi ainihin hadaya ana damfara alhazai gaskiya waɗannan masu damfara galibi tukari ne wani lokacin sukan haɗa kai da 'yan Najeriya 'yan gida garin da ma gaskiya duragon da aka siyar maka a ƙasar Saudi Arabia ƙasa da ruwan 300 ita ce gwargwadon naira 12,000 ta Najeriya ko to gaskiya saboda Allah an yaudare ka in ma dai ƙarya aka yi maka an ci kuɗinka ne kawai an raina hankalinka shine rago mafi araha ba zai zo wannan kuɗin ba sai dai ana iya samun akuya a wannan kuɗi ko taure ko bunsuru to babu laifi amma duk abin da ya gaza ruwan 300 aka ce za a yi maka hadawa da shi to ƙarya ne an damfare ka ne akwai waɗannan ƴan damfara yau shekara kamar ina jin hudu da suka wuce 2009 kenan shekara uku an yi wa irin waɗannan a jihar Kaduna muka ce to a je a nuna musu sai aka je aka nuna musu wasu ragunan sai muka ce to kuma su wane ku je a nuna muku sai aka sake zuwa sai aka nuna musu waɗannan ragunan wallahi barin gaya muku wannan magana Allah ya sa ta tsalle ta je hukumar alhazai ta jihar Kaduna abin da ya ja wannan shekara Abdullahi Mukhtar ES executive secretary na Hajji ya bakin jini kenan saboda mai saboda an cuci alhazai akan wannan damfarar ya matsa sai da aka gano waɗanda suka cuta kuma aka matse su suka biya shine suka dawo su neman sharri sharri iri iri suka dawo su nemi shi iyakacin da ne kenan kuma asali ma fa ba shi ne ya gano barnar ba malam tukur almannar shi ya gano barnar aka ce a je a bi bayan waɗannan macuta aka je aka bi sai muka ce to a haɗa abin da hukuma alhazai to wai laifin shi dan menene sun je sun roƙe shi ya rufa musu asiri ya ce a'a ya rufa musu asiri su mai wa da alhazai kuɗinsu suka ce a to ai wai abu ya riga ya wuce ya ce a'a to shi kenan aka da ana mai sharri ana zage shi ana kaza ana kaza to kaga da yake Allah Allah mu gashi ne ya kai shi Abuja ma ya raba shi da Kaduna gaba da haka haka Allah yake ina fata an gane saboda haka rago ko abun hadaya baya gaza wannan wani lokacin zaka ji an zo an cewa alhazai gashi nan rago 250 riyal 250 to kamar ko yanzu a Najeriya ne a ce ka kawo 7,000 za a sayo maka ragon layya dubin kai za su maka ragon lai akwai wasa da hankali saboda haka a kiyaye sai aski aski idan kai wannan jifa kai wannan yanka to sai aski aski din nan a ranar sallah abinda ake so shine kai talkwabo amma in bai samu ba za ka iya yin saisaye sannan za ka iya bayarwa wani ya maka kai ma kuma za ka iya wa wani kuma tun kafin kai naka ko za ka iya yi wa wani ma'ana kai wanzami ne to za ka iya kai ta yi wa mutane kuma za ka yi ana biyan ka kuɗi babu laifi ana biyan ka kuɗi kana so ka kuɗin ka kai kuma ka gama sai ka samu wani kai ma ya maka ina fata an gane dangane da wannan aski an so in za ka yi shi ka fara askiwa da ɓangaren dama ma'ana ɓangaren dama hannunka na daman ka aski sannan sai a ɓa aski ainihin ɓangaren hagu mace kuma kamar da muka faɗi daidai da kan yatsa za a haɗa gashin ta gaba ɗaya sai a datse shi gaba ɗaya ba wai gefe ɗaya ba har yau dangane da aski wannan aski ba a sharɗanta dolan sai amina ba za ka iya isowa maka sai a yi maka ina faɗin wannan ne saboda lokaci a ranar sallah ɗin nan kun ga abubuwan nan guda huɗu jama'a wallahi sun kawo da gaske ba su yi shi yasa mai hikima daga cikin alhazai tun kafin ranar sallah sai ba da kuɗi sai ce gashi sai a samu waɗanda suke ƴan makka ne su ba za su yi hajji ba ranar gari na wayewa sai su je su yanka maka raguna kaga kenan ka tsallake na biyu aski in kai hikima shi ma sai ka tsallake shi sai kai sauri sai ka tawo makka sai kai ɗawafi kana yin ɗawafi sai ka koma sai kai aski tunda shi aski mai sauƙi ne a ranar dama abubuwa mafiya wahala su ne jifa yanka sai kuma ainihin ɗawafi to idan kun fahimci wannan haka ake jera su jifa yanka aski sai ɗawafi to shi wannan ɗawafi shi ake kira ɗawafin isaba a ƙa'idar shi dole kai kafin rana ta faɗi dole ne ka yi shi kafin rana ta faɗi idan kai jifa an fahimta za ka iya cire kayan haramin ka sai ka sa kayan gida to idan ka sa kayan gida abinda ake nema da kai kafin rana ta faɗi ka yi ɗawafin nan idan ka sake rana ta faɗi ba ka yi ɗawafi ba to dole za ka cire waɗannan kaya na gida ka dawo da zani da mayafin nan ka mayar ka kwana ka yi wa rana ta fito ka dawo maka ka zo ka sake ka yi wannan ɗawafi ba dama kuma ba dama ka ce bari ka kwana a maka gari ya waye a'a dole ne sai ka sake dawowa mai ka kwana kuma ka cire wannan riga da wando da aka riga aka yi maka sassaucin cewa tun da ka yi jifa za ka iya cirewa to yanzu dole ka cire su tun da dare yayi baka dawafi ba to don haka shawara ga alhazai shine ka bada kuɗi a maka yanka in ka samu ka yi jifa to sai ka marmaza sai ka taho makka idan ka zo makka za ka kewaye ka'aba sau bakwai ka yi sallah raka'a biyu fatiha da ƙulliya ko surar da ta samu kamar da muka bayyana ka sha ruwan zamzam sannan ka taho ka yi safa da marwa to yin safa da marwa a wannan ɗawafin ba dole ba ne mustahabbi ne an fahimta ko ana kiran wannan tawafu tawafun ifada wato tawafun sakkowa daga Arafa ana kuma kiran shi tawafu ziyara to amma kuma ina son ka gane yin ayyuka yin tawafu wajibi ne afwan ko yin sa'i sa'i tsakanin Safa da Marwa shine mustahabi ba wajibi ba shi ma mustahabbancin ga wanda yake tamattu'i ga wanda yake ifradu ko wanda yake ifradu shi ba na so yayi ba amma ga wanda yake tamattu'i to mustahabbi ne yayi wannan Safa da Marwa amma kewaye Ka'aba bi wannan wajibi ne ina fata an gane a kiyaye wannan to idan kai wannan tsawafo ga aski ka riga ka yi ga wanka ka yi ko an yi maka gajifa to shikenan ka gama komai daga cikin ayyukan hajji sai kwana a Mina kwanaki biyu ko kwanaki uku ga wanda ka zaba Allah madaukakin sauki maka sassauci saboda haka yanzu abin da muke so mu kaddara ka yi jifa ka yi wanka ka yi aski ka yi tawafi dan yi wa ƴan uwana alhazo wani tambayi saboda ranar sallah din nan zaka ga maka kamar yaki ake zaka ga din magruba ce mutane suna gudu a guje suke fita daga maka a'a wato kuskuren fahimta akai shi tawafin ne ake cewa kada ka sake rana ta fadi bakai ba amma in rana ta fadi ka riga ka yi to ka bari ka tawo maka a hankali ko tsakar dare ne ka shigo in ka iso min a hankali ko tsakar dare ne ka iso duk a wannan ranar jama'a zaka ga wallahi daga Makka zuwa Mina bai wuce a karbi riyal 5 riyal 10 ba amma har riyal 200 ake karbi ka ga mutane ana dibo su a ranar zaka ga ƴan ataba baka ganin ƴan ataba da a Makka amma in sai ka ga mai mashin ya zo zai ataba in ka ce nawa sai ce maka riyal 100 mana naira 4000 kamar daga tudun wadane kuma fa zai kai ka fizet amma sai ce maka naira 4000 saboda me saboda wai an yi wa mutane fatawa cewa kar wanda ya sake magaruba ta yi mishi a'a magaruba kada ta yi baka yi dawafi ba idan magaruba ta yi baka yi dawafi ba shi ma sai ka kwantar da hankalinka ka koma Mina ka sa kayanka gari ya waye sai ka zo ka yi sai ka sake koma Mina din saboda haka babu wani abu da ba a rinka gudun tsinka takalmi ko makamantan haka jama'a kun ji bayani dangane da jifa kun ji bayani dangane da wanka ko soke dabba kun ji bayani dangane da aski kun ji bayani dangane da tawashi to bayan waɗannan bayanai sai kuma mu dawo magana jifa na ayyamut tashriq ayyamut tashriq su ne ainihin kwanaki uku bayan sallah tun daga 11 ga wata har zuwa ainihin wato 13 ko 12 ga wata kun ga 11 ga wata sai 12 ga wata sai 13 ga wata to idan kashegarin sallah kenan bayan sallah da kwana 1 bayan sallah da kwana 2 bayan sallah da kwana 3 a wannan ranar kana nan zauna a Mina idan so samu ne ko ana so gaskiya ka zauna a kusa da Masjidul Khaif shi Masjidul Khaif din nan wani masallaci ne wanda kaga ga idda ne ta kenan to shi kuma ga inda yake nan duk da wurin jifan shedan yake to amma abin da yake faruwa ba kowanne alhazai ne na kowace kasa ake aje su kusa da nan ba wani lokacin ma sai ka ga alhazan Ghana sun fi kusa da nan amma alhazan Najeriya sai ka same su can an challa su nesa to sannan kuma galibi nan rumfunan manya din sun fi manyan shugabannin kasashe da manyan masu mulki da manyan masu kuɗi haka za ga babban hajiya daga Najeriya ta je ta kama tanti gaba daya ta kama haya an abin nan dinta da ita da jama'a ta jirgin sama guda misali to duk ire-iren su ne suke mamaye nan fuqara kuma bayan Allah su kuma can za a aje su kowa kafa shi ta gaya mishi talaucin da ya fuskanta a rayuwa ina fata an gane to shi yasa sai ka ga galibi mutane sai su dawo wannan masallacin kwana saboda na ɗaya ka samu ka rinka yin salloli a wannan masallacin saboda wannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa 70 sun yi sallah ciki yana nan in za ka tafi wurin jifan shedan gashi nan daga sama a bangaren hagu in ka dawo kuma gashi nan daga sama bangaren dama da kai to idan haka ba ta samu ba dai kana daga inda aka ajiye ka din shi kenan sai kai fatan tafiyar ma Allah baka ladanta sai ka rinka kintatan lokacin sallah ka zo ka yi sallah a zahar ainihin a wurin sai ka je ka yi jifa idan kai jifa kuma ka jinkirta kai sallah la'asar magriba isha in so sai ka sake dangarwa ka zo ka kwana aiki daidai kan dan tafiya ce amma alhamdulillah yanzu akwai tatarun mashair kamar yadda na faɗi wato akwai jirgin kasa wanda yake yawo in Allah ya so abubuwan za su zan sun sauki fiye da da Allah madaukakin sarki ya taimaka to a wannan rana ga yadda jifa zai kasance ranar 11 ga wata ranar 11 ga wata in ka taho daga Mina to wannan karamar da zaka fara gani ko to ita zaka fara jifa sannan ka gama jifan ta sai ka tsallaka sai ka jefi ta tsakiya sannan ka gama sai ka je ka jefi wannan ta karshe dan haka kaga kowace ana jifan ta da tsakuwa guda bakwai ne to kaga zaka yi tattalin tsakuwa 21 sannan kuma ya kamata ka dan kara saboda kuskure in ya faru idan ka zo yadda zaka yi ita ma shine zaka juya kamar da maka ta koma hannunka na hagu mina kuma ta dawo hannunka na dama sai ka jefe ta idan ka jefe ta sai ka dan matso gaba kadan a kiyaye gaba kadan sai ka danyo dama kadan daga gaba din sai ka tsaya sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi addu'a ka danyi doguwar addu'a haka to sa'an nan sai kuma ka sake tahowa wannan sai ka jefe ta ita ma in ka jefe ta sai ka dawo sai ka gaba kadan sai ka dan kado daga hannun dama sai ka yi addu'a ka dade kana addu'a sannan ka gama sai ka dawo wannan ta uku sai ka jefe ta idan ka jefe ta ita ba wata addu'a da za ka yi ina fata an gane sai ka juyo sai ka ainihin dawo ne sai ka zo ka zauna kashi gari ma haka za ka sake yi nan kashi gari ma haka za ka sake shi ne rana ta 11 ta 12 ta 13 an fahimta jama'a amma ba a yi wannan jifan sai rana ta yi zawali wato sai lokacin sallah azhar yayi to daga wannan lokacin za ka iya yin jifa har zuwa kafin fitowa alfijir ma'ana in ka ga sauraron za ka iya bari 11 na dare ka tafi karfe 2 na dare ka tafi in ka ga dama za ka iya tafiya karfe 5 na yamma amma dai ka bari rana ta yi zawali tukuna wato sallah azhar yayi sannan kuma kar ka saki alfijir ya fito baka ainihin yi ba ga waɗanda suke da wani uzuri a Makka kamar wa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga masu kiwon dabbobi alhazai ake nufi kamar a ce alhazai sun tattara kuɗi sun bar maka kano musu wata hidima to an yi maka izini ku kiyaye za ka iya haɗa jifan wannan ranar da ranar da ke gaba sai kai na rana biyu sai ka dawo Makka to kun fi waɗanda annabi ya yi uzuri sallallahu alaihi wasallam amma hatta mata da yara ba a yi musu izini ko da ba za su iya jifan ba sai sun zauna ranakun sun kare ma'ana mace ce ma'ana yaro ne ba zai iya yin jifan ba an fahimta to shi kenan sai a zaunar da su a inda za su zauna ko kuma mai ciki ko makamantan haka sai a je a yi mata jifan amma dai tana nan Amina amma ba a ce ta dawo Makka ba amma wanda yake da wani aiki na dole da ya shafi hidimar alhazai a cikin Makka to shi ne aka yi wa izini ya dawo kamar su su Abbas to abin da yake faruwa gaskiya malaman mu a kasar nan su ji tsoron Allah ɗan siyasa da masu kuɗi sai mutum ya ce shi zai son ya ci gaba da zama a nan wai algafata malam ba wani sassauci su ne kuka ji nake ta magana tun kwanakin cewa sai wai malaman sai su ce musu to ai ba komai ran kai daɗe ka tafi ka kawai shi kenan za mu yi maka jifa ɗin abin da muke tsoro jama'a alhazan Najeriya suna daga cikin alhazai da Allah ya yi musu gata da malamai da suke jajircewa wajen karantar da su wannan kuma tarbiyya alhamdulillah ta fara ne daga alherai da su malam Lawal Abubakar suka dasa mana a kasar nan wadanda suka rinka bin alhazai jika har suna karantar da su sai zama alhazan Najeriya a cikin goren jiya alhazan duniya zan iya ce maka inda su kasance na ɗaya to in Allah ya so ka dawo kuma su faɗo na biyu ko na uku game da waɗanda suke samun gata na karantarwa sauran alhazan duniya jama'a wallahi muna zuwa wurin abokanmu da sauran ɗaliban ilimi da malamai muna zama da su sun zo daga ƙasashen Laraba wallahi akwai babban malami da zai miƙe zai wa alhazan wa'azi sai ka ji sun baka mai tsawa sai su ba sababbin tuba ba ne Samir ibn Amin az-Zuhairi professor ne a hadisi gashi nan shi ne takhrijul bulugh al-maram shi ne taqiqa umdat al-hakam al-kubra wallahi na je wurin shi jama'a muna zaune ba fa wa'azi ne ya miƙe zai ba a'a muna tattauna masaloli ne na ilimi kawai sai wasu suka miƙe suna cewa ka ba mu da wa'azi je ka yi wa'azi mun ce baka ba ma so yau kuma kun zo kuna ta magana addini wani mu'min ba musulmi bane ne sai kama hannuna sai muka fita a daidai lokacin da alhazan Najeriya sun kuma wa'azi suke so a yi musu to abin da muke fata shine muna fatan malaman Najeriya su rike wannan wutar kar su sassauta game da wa'azi din domin abin da kai ci shine fiye da shekara 10 zaka ga alhazo daga Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan. Wallahi jama'a ranar sallah ita ce ranar 10 ga wata ko? Idan ka je haimomin su gaba daya sun gama sun taho maka kawai. In ka same shi sai ce to shi ranar sallar ya hada na kwana uku ya yi da taho kawai. Shi ne sai nake doya wani nake amma ka hade sallolin azhar da la'asar da magriba da isha ka yana. Sai ce a wani na yi ba zai iya yi ba nake to wannan me yasa kai? Ma'ana yau wace rana yau Lahadi. To Litinin, Talata, Laraba sai ka ce ka hade sallolin azhar da la'asar da magriba da isha saboda uzuri ka yi a yau. Don haka gobe ka huta in ka shigo cikin Makka kuma za ka same suna zaune suna hira. To muna tsoron kada wannan ya samu irin ainihin alhazanmu, don haka muna fatan a rinka ainihin daurewa duk abin da yake daidai ne a tsaya a tabbatar cewa alhazai sun aikata saboda kada ainihin tsarna ta samu. Allah Maɗaukakin Sarki ya kiyaye. Zama waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi siffa ta ainihin aikin hajji da ainihin umara. To sai kuma wasu mas'aloli waɗanda suke ina ganin ya kamata ainihin wato mu ɗan ƙarasa tattauna su, wanda bayan ƙarasa tattauna su insha Allah ta'ala sai mu ɗauko ainihin tafsirin ayoyin da suke gaba sai mu ainihin bibiyo su insha Allah. Daga cikin waɗannan matsaloli ana son ka taho da ruwan zamzam a matsayin guzuri, yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya a rinƙa ɗibo ruwan zamzam ana zuwa ana albarkatuwa da shi, sannan ana yayyafa wa mara lafiya. Ruwan zamzam ana neman albarka da shi, ruwan zamzam kuma ana yayyafa wa marasa lafiya, yana daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sannan in ka dawo garin Makka kafin a kwaso ku a koma da ku Madina ko kuma a taho da ku Najeriya, to zaman duk da za ka rinƙa zuwa kana yin sallah a masallacin Ka'aba. Gaskiya saboda Allah ingantacciyar magana ita ce masallacin Ka'aba shi ne kaɗai yake da tsanana, da ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallah a masallacin Ka'aba kana da labar sallah irin wannan 1000. To masallacin Ka'aba ne, amma sauran masallatu da ke cikin garin Makka ba su da wannan falala, domin an yi mutane fatara cewa ai ka tsaya a unguwar ku Makasa, ai ka tsaya a unguwar ku Kunkariya, ai ka tsaya a unguwar ku Misala, ai ka tsaya a unguwar ku Katiya ko inda aka sauke ka a ainihin Mizha, waɗannan duk unguwanni ne a Makka suna cike da masallatai. Sai a ce ka tsaya an kai sallah a nan ma kana da wannan labar. A'a, gaskiya masallacin Ka'aba shi kaɗai ne yake da labar. In ka yi sallah za ka samu labar sallar da kai 1000. Idan ka yi masallacin Annabi ne kuma za ka samu irin wannan ainihin labar sallah wato guda 1000. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sannan ka yi wata dawafi, duk sanda ka yi dawafi guda 7 to sai ka yi nafila raka'a 2. In kai haka sai a rubuta maka labar umara. Ba a yin sa'awi na mustahabbi, safa da marwa ba a yin ta na mustahabbi ba ne. Ba abin da zai sauke kai ka safa da marwa kuma sai wata rana in ka dawo umara ko kuma ainihin ka dawo aikin hajji. To sa'an nan gaske lamari akwai bidiyoyi masu ɗinbiya waɗanda aka ƙirƙiro game da harkar umara da harkar ainihin aikin hajji, waɗanda sakamakon hadisai ne na ƙarya ko wasu guragen fatoyi na malamai ko kuma ainihin wasu al'adu na mutane. Misali sai ka ji kamar dangin mu Fulani sai mutum ya ce ai in ka je kai aikin hajji baka je Zubara ba to ba za a karɓi aikin hajjin ka ba. Don haka sai ka samu da Fulani tun daga Adamawa ta Kamaru da Adamawa ta Yola sai ka samu ya shawo tafiya sai ya zo ya Sokoto tukuna ya yi ziyara sannan ya je aikin hajji. Wannan ƙarya ne babu asali da ainihin wannan magana. To sannan aikin hajji ba shi da alaƙa da ziyarar Madina. Ma'ana za ka iya zuwa kai aikin hajji kaf ka dawo baka je Madina ba, amma zuwa Madina kuma ibada ce ne zaman kanta take kai ka. To za ka iya haɗawa a lokacin tafiya aikin hajji ko dai kafin a aikin hajji ɗin inda sarari, in ba ka sararin lokaci sai ka bari bayan an gama aikin hajji sai ka zo Madina. Ziyarar Madina ana zuwa ne saboda ziyarar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana zuwa ne saboda ziyarar masallacin Quba. Waɗannan su ne wurare da ake tahowa ziyara. To in ka taho masallacin Annabi ziyara, ka tafi masallacin Quba ziyara, to sa'an nan kuma akwai maƙabartar Baqi'a. Maƙabartar Baqi'a ita kuma maƙabarta ce tana nan, in ka fito masallacin Annabi tana nan hagu. Sannan in ka kaɗa kai dama kuma ka ci gaba da tafiya shi ne zai kai ka ainihin na dutsen Uhud. To dutsen Uhud
shi kuma dutse ne wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi daga cikin darajojin shi cewa dutse ne yana kaunan mu yana kaunan shi sannan dutsen nan na Uhud a jikin shi akwai aunin makabartar shuhada makabartar sayyidina Hamza Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda sai dai ina son ka sani inda kaga kaburukan sa Hamza suke ko ba anan aka yi su ba asali an rufe shi ne a jikin wani dan tudu jikin wani dan tudu za ka ga tudun kasa a jiki aka rufe su to amma za ka ga wata makararar ruwa wata camal kamar kuban ne haka ta zo asali dama akwai makararar ruwa a Siriya ga makararar ruwan sannan kuma ga kaburbukan su sannan ga wani tudu to wannan makararar ruwa da zamani sai ta rarace sai ta girma sai ta fara cin kaburbukan su shine sai aka kwashe kaburbukan nasu sai aka tsallaka wannan makararar ruwa sai aka je aka sa su can gaba to shine sai ka ga an kewaye to waɗannan wurare da aka kewaye ana zuwa ana ziyara su kaburin su Hamza in ka je kuma za ka yi musu addu'a ne da ziyara irin yadda ake ita ce in ka je assalamu alaikum ahlad diyar min al-mu'minin wal muslimin inna insha Allah bikum lahiqun idan ka gama wannan ka gama musu sallama sannan kuma ka yi addu'a amma kuma babu laifi in za ka kira sunayen su daidai in ka sani kuma inda haka ba za ka iya fuskanta al-qibla sai ka ci gaba da addu'a Allah ka gafarta su Hamza Allah ka ji kansu Allah ka kara musu daraja iyakacin abin da ake kenan amma ba a roƙon Allah ya Allah babu ya mu da ƙasa ya Allah al'amura su rikice mu ya Allah to ka ba mu da mutum zarci ya Allah ka sa dana ya Allah ba a yin waɗannan addu'o'in aure su kadai ne matan ake wa du'a'i idan ka gama wannan addu'a to kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi masallacin shi aka so ka fara ziyarta idan ka fara ziyarar masallacin sai ka je sai kai sallah raka'atayn wadda ainihin ake tahiyatul masjid idan kai wadannan tahiyatul masjid sai ka zo ainihin inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annan yake za ka ga an nuna maka za ka ga an dauki ne amma ba za ka ga daukin ba dan an sha makance shi ba wata katanga sannan aka zo aka sauya karfe bagla haka to wannan in ka je ba sai ka taba karfan ba idan kuma ka je za ka tsaya ne dogon sauti inda ka ga an ce nan ne kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce ka tsaya sai kai sallama ko da ba kai wannan matsawa ba da ake domin gaskiyar lamari malamai sun bayyana cewa su kaburbukan ba a yadda mutane ke zaton inda aka yi musu alamomi ne ba a nan suke ba ba a saitin nan suke ba sun saba wa yadda aka yi alamomi misali in ka zo da farko za ka ga an sa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ga an sa abubakar to sannan sai ga na ukun an sa umar za ka ga an dan huda ne a jikin karfan haka sama an sa rasulullah nan sallallahu alaihi wa sallam nan an sa abubakar radiyallahu anhu nan an sa umar radiyallahu anhu to abin da ma da malamai ke cewa shi ne in ka zo sai ka tsaya saitin wannan na farko kai sallama da salati assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah sannan sai kai cikakken salati allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid ko ni salati cikin salatan da annabi ya karanta sannan sai ka matsa ainihin kuma sai ka ce assalamu alayka ya ababakr kai sallama ga abubakar sannan sai kai abubakar addu'a Allah ya ji kanka ya abubakar Allah ya daukaka darajojinka Allah ya maka duk darajoji sai kai mishi addu'a Allah ya kara mishi sannan Umar ma sai ka faɗa assalamu alayka ya Umar to wannan alamomin da aka yi malamai suka ce waɗannan alamomin an yi su ne don su zama jagora gare ka amma kaburbukan ba a haka din ne suke ba wato kaburbukan ba ɗaya biyu uku ne ba haka suke ba a suna nan ne ɗaya nan ɗaya gaba ɗaya kuma can gaba to amma ta can ba inda za ka yi to ta nan ne ga inda za ka yi shi yasa sai aka yi alamomin kawai don haka ina son ku fahimta kaburbukan ba a haka ne suke ba a haka ne suke yawa saboda haka ga ɗaya nan ga ɗaya ga ɗaya to amma ta wancan barin kuma ba inda za ka shiga to ta nan kuma da yake shi ne sai aka ɗanyi alama haka da wannan tahqiqin wanda shi profesor can da nake faɗi shi ne wannan tahqiqin Samir Ibn Amin Az-Zuhairi sai yake cewa kenan in ba ka tsaya a wuri ɗaya kai ta yi dan ba ma asali a cikin daki ne kaburbukan suke. Ina son ku fahimta, a cikin daki ne kaburbukan suke ga kabarin ainihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An fahimta, misali ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai aka dawo daga bangaren yamma sai aka yi kabarin Abu Bakr as-Siddiq. Shine kana Abu Bakr gharba Rasulullah, Abu Bakr ya kasance yammacin manzon Allah, shi yasa wani Bahaushe ke cewa Abu Bakr garba, gharba wa gharba Rasulullah. Abu Bakr ya kasance gharba, ya kasance yamma da manzon Allah, shi yasa su Bahaushe aka sa maka Abu Bakr sai ce maka garba, malam na yamma. Ina fata an gane. Sai kuma sai aka zo sai aka sa Umar anan, da aka sa Umar anan ku kiyaye, dan haka Umar kabarin shi ya yi dabda jikin katangar. Da aka wata rana ana cikin sallah sai wannan katangar ta fadi, sai aka ga kafa ta leko sai mutane suka watse, sai Abdullahi dan Umar sai ya miƙa su ce a ba kafa manzo Allah ba ce, yace kafa baba na ce. Umar yace ba ku ganin shi aka rufe a jikin bango. Kai Allahu Akbar. So da haka jama'a, kun ji yadda kaburbukan suke, shine babban mawajin manzon Allah Al-Fazazi yake cewa salatun wa taslimun ala qabri Ahmada wa qabri Abu Bakr wa qabri Abi Hafs. Allah ya dadin tsira ga kabarin Annabi da Abu Bakr da ainihin Umar. To wannan daki, wannan daki jama'a shine aka rufe haka. Bari in dan nuna muku a cikin sura ce wadda take ainihin kawai ta abin nan ta hoto, dan kaga idda daki yake. Ga shi duk inda kaga an dauko hoton masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ka hangi wani tom, wani daki haka kamar saman masallaci green ko, to shine asalin fadin dakin daga kasa. Ina fata an gane. Dan haka daki ne guda daya wanda ainihin aka rufe waɗannan bayin Allah a ciki, ɗakin As-Sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda. Malamai kuma suka ce har yanzu da dukkanin alama akwai sauran wuri guda wanda za a iya rufe gwargwadon mutum ɗaya. Ana fatan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mahadi da zai zo a ƙarshen duniya shi ne ainihin za a rufe a wannan ɗaki. Ina fata an gane. Kun ga yadda surar wurin take ga waɗanda za su iya gani daga nesa. An gani? To daidai inda wannan kake ganin wannan koriyar hasumaya, to ƙasa da ita shine ɗakin da waɗannan kaburbuka masu albarka suke. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To jama'a, waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi ziyara ainihin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To in ka fito kuma sai makabartar Baqi'a, makabartar Baqi'a za ka ga dunnan hoton ta ne, ga shi nan za a ga birjit watan tabarunan a cikin makabartar. Su ne tantabarin da Hausa ake cewa tantabarin Fatima binta Rasulullahi, tantabaru ne dai kawai. Makabarta ce ka ganta, asali makabarta ce karama, amma saboda zamani ya kai zamani ana ta ƙara faɗinta, har asalin kabarin Sayyidina Usman da kabarin Halimatu Sa'diya wadda ta shafa da Annabi Nuhu sallallahu alaihi wasallam da kabarin Sahabi Abu Sa'id al-Khudri, jama'a waɗannan kaburbukan asalin su a wajen makabartan ma suke, amma da zamani ya zamani ana ƙara faɗinta har sai aka shigar da waɗannan kaburbuka ainihin a ciki. Ka ga nan hoton makabartar ne, ga shi nan za ka ga ainihin sun haƙa. Za mu jira muka wani lokaci, ana jira in mana ce an samu sai a ɗan ƙara faɗin ne tsawon shi, sai a gyara makabartar ƙaƙabarin kawai shi kenan sai a saka shi. Sai dai wani abu shi ne yadda suke yin kaburbukan ma sha faɗi. Don ni kaina da ka gani da tsawon nan na taɓa shiga wani kabari guda, amma tsawon kabarin ya shambake ni har ma miƙe hannuna na ciki ba sa gani na. Akwai wadanda ciki in na waje ba sa gani na. Akwai daga cikin ɗaliban makarantar nan da muka je sai muke to ku duba yadda ake kabari. Ba ma malaman shi ɗin suna cewa tulul qama tsawon mutum ake yi. To kamar ni ɗin nan ba na shige ciki na ɗaga hannuna, kuna gani na, suka ce a'a to kabarin mutum guda kenan. Amma kuma sun ce daga cikin dalilin da yasa suke ƙara zurfin shi haka, saboda idan zamani ya yi zamani suna zuwa kowane kabari su nemi shi makin ne, su nemi shi alama wadda suke da shi a kan kwamfuta da sauransu, kabari ne lamba kaza, kabari ne lamba kaza. Idan lokaci ya yi sai a ce ana ganin ya kai yanzu a ƙwaƙule. To in aka ƙwaƙule, asali lafin ɗin da aka saka mamacin can ƙasa, to ba za a kai can ba. An gane misali an kuna fata ku an gane, kamar an gwada shi ainihin a ce inci 50 ne,
to suka huba shi inci 30 to sai su ƙara rufe wani mamacin aure wannan lokacin kuma har za ga sun dan tattara kashin wani sun tura gefe guda duk dai suna yi haka dan har yanzu ana rufe mutane a makabarta to daga nan ne za ka gane makabarta ana maimaitawa sannan kuma bayan maimaitawa an ƙara fadinta to sai za ka ga kamar sun tewaye ta da ainihin abin nan duk nan hoton makabartar ne gashi nan makabartar tana da girma ban an yi mata titi a cikin ta saboda shiga da motar gawa domin tana da girma kwarai da gaske ina fata an gane kuma kamar nan hoton kabarin ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam su Ruqayya su Ummu Kulsum duk nan ainihin inda kabarin su yake ne da ainihin Zainab su uku nan ne kabarin su yake to kullum za ku ga kamar yadda kuke gani a nan malamai za ku ga sun zauna sun yi mutane tambihi a gaskiya saboda Allah da yawa akwai kabiruka da ayin da an san nan kabarin Imam Malik ne nan kabarin Fatima ne nan kabarin Halimatu Sa'diya nan kabarin ainihin Imam Malik nan kabarin Abu Sa'id al-Khudri nan kabarin Aisha nan kabarin Ummu Salama nan kabarin ayin da an sani amma za ka ga irin waɗannan malamai manyan malamai ne suke shiga suna wa'azi saboda jahilci na wasu wani aka ce ga kabarin Imam Malik sai fadi su ba an fahimta to shi yasa sai ka ji wani lokacin ai ana ba ta mala wannan da kabari ne zai ga ce kabarin wani bayan Allah ne to mishi addu'a ina fata an gane kun ga kamar nan yanzu ga hoton inda kabarin Imam Malik yake Imam Mazhabi ina fata an gane agabi to gashi nan duk za gani suna zazzayyanawa a nan ga kabarin Sayyidina Usman ibn Mazun shi ne kabarin da aka fara rufewa a makabartar gaba daya tun isuwa annabi farko ba inda wanda aka fara rufewa ainihin a makabartar Usman ibn Mazun sannan ga ainihin shuhada Uhra wani rikici da farmaki da aka kawo ainihin Madina suka tare aka kashe fiye da mutum 100 to ga kabarin Sayyidina Usman lokacin da ainihin aka rufe shi turkatunka ta yi turkatunka da ba a ma samu a rufe shi a cikin wannan makabarta ba amma kusa da makabartar yana da gona sai aka kai shi aka rufe shi to na daga cikin yadda wannan ya kama yanzu gonar an shigo da ita kanta dan haka kabarin Usman sai ya zama a cikin makabartar amma a da ba a makabarta ba a cikin yake ba a waje ne gaskiya a wata gona ina fata an gane nan kuma ainihin Sa'ad ibn Mu'adh al-Ashhari babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah yake ihtazza arshur rahman li maut Sa'ad ya al-arsh ta rawa saboda mutuwar ainihin Sa'ad ina fata an gane to ga dai kabar buka nan kun ga nan kamar da nake fadi nan yanzu kabarin Halimatu Sa'diya ne nan kabarin Sa'id ibn Abu Sa'id al-Khudri asali a waje su ma suke to da aka shigo da su da yake sun yi nisa daga makabartar shi yasa za ku ga har an shigo da su ba shi nan katanga a jikin su take don suna karshe ne a makabartar to duk dai za ka ga irin wannan nan duk hoton nan na makabarta ne ta daƙiƙa ga shi nan hoton kaburbuka ne tuni na bayan Allah shekara 1400 da ta gabata ina fata an gane a takaicin takaitawa jama'a wannan shi ne wuri na biyu wato masallacin annabi sai makabartar shuhada Uhud sannan sai Quba ita kuma Quba asali jama'a anguwa ce kamar yadda yake daga nan cikin anguwar gaskiya ta tsinna ai kaga akwai wanda baka iya haurawa yanzu nan ka ji ta bayo su na sai ka danka a tudu wada ko haka Quba take in ka san gari za ka iya tafiya da kafa ka je Quba ko ka dan hau keken ka ko abokin ka baka babur amma maka sani ba zaka ga suna cewa guba suna cewa ga motoci zuwa Quba an so ka yi ziyarar Quba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duk wanda ya ziyarci Quba ya sallama suna raka'a biyu ya rubuta mishi laba kamar laban umra to waɗannan su ne wurare masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam asalin shi ake nufi da ziyara idan aka duba shi da ziyara sannan sai kuma a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam muna kira zuwa ga mata don girman Allah ku ji tsoron Allah domin mata in aka bar su lokacin ziyara da daddare ake buɗe musu inda wurin kabarin annabi yake idan ka ji ihu jama'a ihu za ka ji da burjina wata za ka ga an fito da ita ne ta yi ɗaiɗai kallabi an faɗi mata shi hijabi an rafuwa mata ita ta wargaje ta yi ta burjima a yi alhajiya ta ƙi zaman lafiya don haka sai kaga ana fito da su malam wata tana ta sharfi nan majina sai ta zo ziyara kabarin manzon Allah sai ka ji ta yi ihu ta yi tsalle ta faɗi su ta burjima ana lallashin su su ta tsiranci to amma dama Allah ya kiyaye su kaɗai ne mata a wurin sai kuma malamai mata na Saudiya sai malamai mata waɗanda suke bin al'azai amma dai akan fito da su wata za ka ganta ta yi kasa tana bangeshi
saboda ta yi tutuma tana faduwa saboda ta kawo ziyara wurin kabarin sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam to amma dai ba dai ba ne hajiya Allah madaukakin sun ce te baka wasu sun canta cewa wai ba a yin tafiya rana irin aini wato watan safar a ana yin tafiya aini a watan safar don wasu ba sa tafiya aikin haji ainihin da lokacin abin nan da lokacin safar babu laifi ba a iya tafiya tun watan safar ka je ka yi umara ka zauna kana jira babu laifi sannan ba a fuskantar kabarin annabi wajen yin addu'a idan ka zo za ka yi sallama ne da salatu sannan ka wuce Abubakar da Umar annan za ka yi musu sallama ka yi musu addu'a to idan za ka yi addu'a din sai ka juya sai ka fuskanci alƙibla domin kaburbukan ba su yi sauti da yadda za ka kalli alƙibla ba wato kamar inda nake fuskanta din nan ga alƙibla nan to ga kaburbukan nan a hannunka na hagu saboda haka in ka fuskance su kai musu sallama kai salatu to sai kuma za ka yi addu'a sai ka juya addu'a ga Abubakar da Umar shi annabi salatu ake mai sannan addu'a da ake yi ba addu'ar bukatunka ba a addu'ar bukatunka da za ka yi a wurin kabarin babbari in ka gama ziyara sai ka je ka samu wani wuri a masallacin ka zauna kana addu'arka amma addu'ar da za ka yi Abubakar da Umar a wurin an so ka yi to amma kakkai kana mai fuskantar kaburbukan sai ka fuskanci alƙibla sannan jama'a ba a isar da gaisuwa don wani zaka same shi da doguwar takarda ya rubuta sai ce ya manzon Allah hajiya mai tubaru ta ce ina gaishe ka ya manzon Allah mai kosan angonmu ta ce ina gaishe ka ni nan malam Barawa ce ina gaishe ka haka za ka ji mutane suna ta yi wallahi ba dai ba ne a daina jama'a eh a daina duk inda kake kai ne liman ke ce hajiya mai kosa ke ce mai tubaru ke ce mai dan wake da kunu duka kiyi wa manzon Allah salati Allah zai kai mishi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam duwa musulmi waɗannan suna daga cikin tanbihi da wasu imamana dangane da abin da ya shafi aikin haji da umra Allah madaukakin sarki ya karɓa ibadojin mu wani abu da muka so mu manta ne matuƙar muhimmanci shine ɗaukan haramar aikin haji ko umara a kan jirgi kamar yadda muka ce ruwa ya haɗe ne ƙatin mutanen Najeriya da Misra da ƙasar Morocco da ƙasashen Libya da sauran mu galibin ruwa ya haɗe namu to abin da yake daidai jama'a tsawon lokaci mun sha gaya wa jama'a jidda dai ba mun kafi ba ce don haka in ka fi jidda ba mun kafi ba ce ka tallale ka ce ai kai an yi maka fatawa jidda mun kafi ce to wallahi wannan fatawa kuskure ce ba daidai ba ce cewar jidda ta yi daidai da mun kafi kuskure ne abinda ake nufi da daidaituwa jama'a kamar a ce ga jidda can tana hannun dama misali mun kafi kuma na hannun dama amma yana hannun hagu sai a ce sun saiti da juna a kan latitude ɗaya sun saiti da juna amma ba haka ba ne jidda tana gaban bari mu muku misali masu sauraron mu daga sauran garuruka sai a haƙuri ina yin karatu ne a Zaria don haka misalin zai zama a Zaria misalin jama'a yanzu idan ka zaɓi wannan gaba ta kubanni idan ka dawo nan wannan gaba da ke hanyar Kano ina jin duk wannan rafi ne na kubanni shi ne gangara tun daga can wajen hanyar Kano ɗin can ta wajen can ba fas ɗin mu na Zaria to sai a ce maka misali ka zo ka ɗauki harama a nan gabar kubanni da ke tudu wada to sai ka ce gabar kubanni ta kanye ruwa ya haɗe ta sai a ce to in ka zo za ka wuce to ka tsaya a daidai wannan gaba ta hanyar Kano ɗin nan kaga shi ne ba a ce sun so su yi sauti ko to amma tsakani da Allah waccan gaba ta UPE inda ake cewa matara sauki zai yi a ce ta yi sauki da wannan to kamar a ce ne ka ɗauki harama a can UPE sai ya zama ba ka samu damar ɗauka ba sai da ka iso wannan ta kubanni tsakani da Allah sun yi sauki ba shi ne sautin da ake nufi ba in wannan sautin ne to ba sauki a tsaye ake nufi ba sauki a kwance ake nufi don haka jidda ba ta yi sauti da ainihin wannan miƙati namu na jigisa ba don haka idan ka zo jidda aka sauke ka ka hawo mota ta kawo ka rabih ɗin za ku taho ne sai kun kama hanyar makka sai kuma sai ku ga an sake yi baya an taho hanyar madina ana tahowa hanyar madina ga shi nan ma sai ka ga ana rubuta aljihusa wato kun shigo yankin jigisa to sai akai Rabi'u ita kanta Rabi'u din ina son ku gane in kuka je ga masallaci a Rabi'u din ga kojin Mariya kuna gani bana akwai yuwuwar ita ma nan gaban ruwan zai iya haɗe ta idan kun gane wannan to hanya ta farko da za ka iya kenan ta mutum Najeriya shi ne an sauke ka a Jidda a wuce da Rabi'u ka ɗauki harama in ba haka ba daga Jidda a wuce da kai Madina ka ɗauki harama a Zulu Laifa in ba haka ba kuwa to tun daga Kaduna ko Kano ko Sokoto ko Katsina ka yi wanka ka sa kayanka na harama ana zuwa masu jirgi za su gaya muku abu ne mai sauki kawai ko ba da turo da direban jirgin masu aikin kawai ka ce please when we arrive at the Red Sea shi ne kogin Maliya an gane ku to wannan kogi shi ne Red Sea sai ka ce idan muka zo wannan kogi ku faɗa mana to ana zuwa wannan kogi kawai shikenan sai ka yi labbaika hajjan ko labbaika umratan shikenan sai ka ci gaba da tarbiya shi yasa za ku ga abin mamaki da sha'awa jama'a in ba alhazan Najeriya ba kaf babu alhazan da ke kullowa ta gurin da muke kullowa da kayansu saboda mu an yi mana gurguwar fatawa ni kafin na ɗaya da mutanen Morocco da mutanen Misra da mutanen Sudan da mutanen duk waɗannan mutane ni kafin na ɗaya sai kaga ana sauke su a jirgi da kayansu na harama suna tarbiya sun ɗauki harama a sama amma mu a ƙasar nan an yi mana gurguwar fatawa gaskiya fatawa ce ta sun zuciya don duk malamin da kace mishi malamin mu namu ne ina aka ce jidda miƙatu ce zai ce babu to yin sai ce maka tayi muhada wa amma tayi daidai da miƙatu sai a ce a'a ai an tsallako miƙatu a kogin Maliya saboda haka za ka sauka a jidda ina maganar muhada saboda haka muna fatan malamai ku ji tsoron Allah ku je ku yi bincike tsakanin da Allah ba kawai ka zauna cewa ai wane wace ai an ce a'a a matsayin ka na malamin ka bincika Jidda ba miƙati ba ce domin annabi ya haddada miƙatai guda biyar Zulhulaifa Aljuhufa Zatu Irq Yamannan su kuma wace su karnin manazil su kenan manzo Allah ya ce hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada alhajj aw alumra manzo Allah ya ce waɗannan miƙatoci na mutanen garurukan nan ne da kuma mutanen da suka zo za su wuce ta waɗannan garuruka waɗanda su ba ɗan garin ba kamar ni kenan yanzu ni ba ɗan jihufa ba ne amma ta jihufa muke wucewa to tun da ruwa ya cinye mu to ko mu a sama in mun zo sautin jihufa ko kuma mu sake wucewa mu taro inda jihufa take amma dai gaskiya Jidda san zuciya ce kawai ta sa alhazan Najeriya ne kuma kadai ake samu da wannan sauran dukkanin alhazo za ka ga sun dura in ko ka ga alhazan wani gari sun dura da sukurinsu to kai tsaye Madina za a wuce da su za su je da su ɗauki harama ta ainihin mutanen Madina don haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gyara al'amuran mu waɗannan su ne taƙaitattun bayanai sai a karɓa da haƙuri jama'a waɗansu bayanan mun yi tsallake a kan abubuwan saboda dama asali muna ƙoƙarin ne a kusantar da fahimtar waɗannan abubuwa da dama Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to insha Allah ta'ala za mu ci gaba da ainihin tafsirin nan na Alƙur'ani wanda ainihin zai ba da damar a ƙara sa'ayoyi biyu ko uku waɗanda suka rage insha Allah na ungo suka sa wannan barkatun idan muka manta ba dama mun yi tafsirin har mun kawo aya ta 125 ko wanda Allah madaukakin sarki ya tattale mana ainihin wato tarihin Ka'aba da kuma tarihin gininta wanda bawan Allah kuma annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ne wato har zuwa aya ta 139 ne ko goda biyu ne
28
rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim amin ba a tashi ko na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
gaba da addu'a bayan sun gama kin kaba suna cewa rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah ka aiko musu wani manzo daga cikin su kun ji addu'ar da suke kenan Allahu akbar dukkan mutumin da ya san ya shimfida abin kirki baya fatan abin kirkin ya lalace ko bayan rayuwar shi Annabi Ibrahim da Isma'il sun gina wa Allah daki inda bayan Allah ba su bauta amma sun gane cewa samar da masallaci ko makaranta ba tare da ci gaban zuwan annabawa ba to zai rubuta da hikima Allah ta bauta mushi bayan sai suke roƙon Allah Allah ya aiko da wani manzo daga cikin su yatu alaihim ayatika wanda zai rinka karanta musu ayoyinka wa ya'allimuhum alkitaba wal hikma sannan kuma zai rinka karantar da su littafin Allah anan sai suka ce alkitab abinda suke nufi da alkitab shine nau'in littafi da Allah yake hado annabawa da shi wal hikma sannan yana gaya musu hukunce hukuncenka al-imam shafi'i yace duk inda kaji alkitab yazo hikima tazo to abinda ake nufi da hikima ita ce sunna wato Allah madaukakin sauki ka aiko da wani manzo a cikin su kuma daga cikin su wanda zai rinka karantar da su alqur'ani da sunna wa yuzakkihim sannan yana tsarkake su daga shirka da saban Allah da kuma ainihin bid'a innaka antal azizul hakim Allah kai buwayoyin sarki ne kuma Allah kai gani ne wato wannan abin da muke roƙonka Allah bai fi ƙarfinka ba kuma a cikin hikimarka Allah zaka iya yin shi don haka Allah muna roƙonka mana wannan alfarma Allahu akbar bayan waɗannan jerengiyar addu'o'i da waɗannan annabawa suka yi jama'a sai Allah madaukakin sarki ya jinjina wa Annabi Ibrahim da kanshi amma ina so ka san Allah ya karbi addu'a Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam saboda ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabin shi Abu Umama al-Bahili yace ya Rasulullah ma kana awwalu bad'i amrika wai a ina aka fara jin labarin ka a duniya a bakin wa wani gidan rediyo wacce kafan yaɗa labarai a bakin wani annabi aka fara jin labarinka kama sai ya ce da'awatu abi ibrahim a lokacin da babana ibrahim ya zo zai roki Allah a nan aka fara jin labarina sannan wa bisharatu isa da kuma albishir ɗin da annabi isa ya yi kaga a farkon duniya a zamanin annabi ibrahim a bakin annabi ibrahim aka fara jin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce addu'ar da aka fara jin labarin annabi muhammadu a ita tun zamanin annabi ibrahim annabi ibrahim yake cewa da shi da isma'il rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhu Allah ka aiko da wani manzo daga cikin su an ji labarin annabi anan sannan sai kuma lokacin da annabi isa ya zo yayi albishir a ina ne a inda yake cewa inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad Allahu akbar yace ni manzon Allah ne zuwa gare ku ya ku bani isra'il Allah ya aiko ni in gaskata at-taura da na samu tare da ku sannan in yi muku albishirin wani manzo wanda yana nan zuwa sunan shi ahmad ku bambance Allah madaukakin sarki cikin hikimar shi sai sanya wa annabi sunan da yake gaba ɗaya yana kewaye da yabo muhammad shayabo shine kowa ya ban shi yake duk wanda kaje yana tsine wa annabi to sunanne ne amma duk mutumin arziki to ya ban annabi muhammad yake shine ma'anan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kenan sannan sai kuma suna na biyu shine ahmad ahmad shi kuma shine mai yabawa annabi ba shi da butulci yana da yaba alheri yana da godewa to kaga shi a yabe shi shi kuma ya yaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an fara jin labari na ne a bakin babana ibrahim da kuma ainihin bisharar da dan uwana annabi isa yayi sannan sai annabi ya ce wara'at ummi annahu kharaja minha nurun da mahaifiya annabi ta zo za ta haife shi a wurin naƙuda sai ta ga wani haske ya fito daga jikinta a ba'at lahu qusurash sham sai da ya haske duk ƙasar sham gaba ɗaya manya-manyan fada ta sarakunan ƙasar sham haske sai da ya fito daga jikinta kashi nan lokacin da annabi zai fito duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam
don haka kun ji jama'a waɗannan suna daga cikin wuraren da Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma ta tashi ainihin akan wannan jikan nashi shine tiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo muku tarihi a cikin Bukhari inda sahabbai suka taba tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam da wa kai kama ne sun ce wa Annabi Ibrahim da wa yi kama sun tambaye shi wa Annabi Musa yake yace ba kama Annabi Musa Annabi Isa sai yace ga kamannin shi sai suka ce kai kuma ba wa kai kama ai Annabi Ibrahim ba wai kama shi kuma ya kamannin shi yake sai yace duk wanda yake son ya kalli Annabi Ibrahim to ya kalle ni kawai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsara Annabi Ibrahim ne Allah madaukakin sarki ya dawo ya saki ajewa wannan na daga cikin dalilukan dalilai da yasa idan matarka ta haifi da ko bai yi kama da kai ba ko bai kira halitta irin ta gidanku ba baka da dalilin da zaka yi musu dan mutane suna ganganci akan haka wani sahabi matar shi Balarabiya shi Balarabi sai mata ta tashi sai ta haifo da bakin fata hankalin shi ya tashi sai ya riko da baki ya tayo da shi ce manzon Allah kaga abin da ta haifa sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah yana bin abubuwa sannu a hankali sai yake saurara kana da raƙuma yace wadanne iri ne sai ce duk jajaye ne a cikin su ba wani launi sai ce eh akwai baki sai ce ya akai bakin raƙumi a cikin jajaye su wa suka haife shi sai ce su ne sai ce ni kake gani sai ce la'allahu naza'a irqan ni yawa ya gaji wani kakan shi ne tun ya tuno jijiya yana da kaka bakin fata sai ce la'allahu naka hadha naza'a irqan kuma danka haka jama'a kun fahimta a cikin hadisi ka karanta a cikin sharhin ainihin arba'un hadisi sharhin hadisi na biyu hadisin ibnu mas'ud manzo Allah yace idan miji ya zuba wa matar shi maniyyi idan Allah ya mushi wannan maniyyi za a haifi da sai wannan da ai sai wannan maniyyi ya tafi ya kewaye dangin tun daga kanta har kan Annabi Adam sannan da ya dawo ya sake kewaye kan zuriyar mijin tun daga shi har zuwa kan ainihin Annabi Adam to garin wannan tafiya ne zai iya dauko wani shekaru 500 da suka wuce kakanka ne ba ka da dalili don wata kabiya ta faru wadda bata kamata ma a yi shakka ba amma saboda mutane suna jiran kaɗan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid ɗan uwaren shi ne bakin fata bawan shi ne sai aka aura wa Zaid mace Balarabiya jar fata sai ta haifi ɗa sai ɗa zo fari to ne abin musu uwar shi Balarabiya jar fata uban shi bakin fata dan Afirka yanzu in aka samu ɗa ja ai sai a ce ya biyo uban in aka samu baki ai uwar in aka samu baki sai a ce ya biyo uban to amma an samu Usama sai ya zo jawur mutane in aka zo aka duba ya yi to lafiyar da mu alheri to Allah raya Allah raya aka yi ta tsegumi manzo Allah hankalin shi ya tashi su ba su fito ƙararsun tsegumin da balle manzo Allah ya hukunta su su kuma ba su yi shiru ba rannan ashe akwai wani likita ne ƙwararre wanda yana da ilimin sanin jin ma'ana sanin ainihin halittu wannan dan wannan ne to su suna ganewa ne ta zanen yatsu zanen tafin hannu zanen ƙafa sai da Usama da ubanshi Zaid suna kwance wuri ɗaya a cikin wani mayafi amma kafafuwansu sun fito mayafin bai rufe su ba shi mutumin ba kiran shi aka yi ba kawai ya kai gidan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam da ya zo gama gana da Annabi zai fita sai ya gani da ya duba kafafuwan sai ya ce tabi ja wannan kafar ɗaya dai ita ta haifi ɗa manzo Allah yake kace me yace wannan ɗaya uban ɗaya ne ga su a rufe bai ga kansu ba amma da ya gani kai sai ya ce ɗaya ita ta haifi ɗa sai manzo Allah ya shigo inji Aisha fuskar shi tana sheki saboda kuma Laraba sun yadda da irin waɗannan likitoci wannan likita ya bada recommendation shi kenan don haka sai manzo Allah ya rubuta farin ciki don haka jama'a musun da a musulunci haramun ne sai in kana da dalili kuma wannan musun kadai zaka yi shi ne lokacin da ta dauki ciki in yana ciki ka ce baka yadda da cikin nan ba naka bane ko kuma tana haihuwa shi sai ka ce ba dan ka bane amma ka sa mai suna ka so kayan suna ka so rago
bayan ta bata maka rai wata ran kowa bata maka rai sai kace ba danka bane malamai suka ce ba za a yi liyami ba dan bula ba yi maka kai ina fata an gane saboda haka mutane sai a kiyaye dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama jinin annabi Ibrahim ne amma ka dubi ikon Allah annabi Muhammad balarabi ne shi ba Quraishi larabci yake amma annabi Ibrahim kuma bai iya larabci ba bakan ani ne amma ka ga ya zama jikan shi to anan kuma me nake nufi a cikin irin yanzu za a iya samun jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am mu ahlus sunna ba ma musul sharifai za a iya samun sharifi India jikan annabi ne za a iya samun sharifi bakin fata za a iya samun sharifi ba sakkwace ko ba katsine ko ba zazzage kowane irin kabila za a iya samu amma abinda ake cewa kar kai ba sharifi bane kace kai sharifi ma'anar sharifai su ne jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana bukatar aka tambaye ka kai waye zaka ce ni ne wani kan wani jikan wani a ji salsala ingantacciya ta take har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba saboda neman kuɗi da neman duniya ka zo kai kace kai jikan manzon Allah ne ba sannan in kace kai jikan manzon Allah ne wannan baya nuna fa akwai wata doka ta Allah da ba za ka bi ba wannan baya nuna akwai wata doka ta sunna wadda ba za ka bi ba wannan baya nuna za ka rinka cin dukiyar mutane da barna saboda haka jama'ar musulmi a kiyaye saboda mutane a kasashen mu suna da awar walittaka ko sharittaka daga haka sai su ta danyen aikin ka taba mutum sai ce shi jikan manzon Allah ne shi kanshi kakanka in ya tabbata kakanka ne Allah madaukakin sarki cewa yake walau taqawwala alaina ba'du aqami la akhadna min dhiyami ba zai saba Allah Allah yake ba zai kyale shi balle kai Allah madaukakin sarki yake kiyaye to jama'a waɗannan jeren giyar ayoyi kamar yadda mun zo tafsirin mu na gaba bayan sallah insha Allah ta'ala zaka ji waɗannan jeren giyar ayoyi kuma suna nuna duk uba na gari yayi fatan Allah ya kawo zuriyar shi bayan shi waɗanda ba su shiryar da shi duk uba na gari yana fatan bayan mutuwar shi kada ƴaƴan shi su lalace dan haka kaga annabi Ibrahim yake gwagwarmaya yana addu'a a cikin zuriyar shi a samu bayan Allah na gari yake gwagwarmaya a cikin zuriyar Allah ya tayar da wani da zai ci gaba da shiryar da su duk uba na gari fatan shi kenan domin in ƴaƴanka suka lalace a bayan ka to ba za su yi tunanin ka ba kai kanka su yi maka addu'a ya zo cikin hadisin da al-Imam Abu Hurairah ya rawaito cikin sahabbai Imam Muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza mata ibnu adam qata anhu amaluhu illa min salafati ashiya idan dan adam ya mutu to duk wani aiki na shi ya daina samun lada sai dai ayyuka uku sadaqatin jariya sadaqa mai gudana ka taba gina masallaci ka taba gina gidan baki ko makaranta ko sadakar alqur'ani ka taba zuwa ka haka musu rijiya ko fanto ko wani abu wanda laban shi zai ci gaba da gudana to kai kokari kar ka mutu in kaga ana gina masallaci ka kai koda bulo kaya goma ne idan kaga ana gina masallaci in ba ku zaka taimaka je ka dauki kwangi ka je kai gini da kai wannan ne ka tabbatar cewa ka saka hannu a wannan babban kamfani saboda nan ne inda jami ba zai kai ba jama'a mun fahimta abu ne da zai kawo maka riba bayan ka mutu shine yace aw ilmin yuntafa'u bihi ka karantar da wani ilimi ko ka yada wani ilimi ko ka rubuta wani ilimi ko ka dauki nauyin wasu su je su wani ilimi da za a amfana ko bayan ka baka samu lada awwaladun salihin yad'u lahu ko da nan da ruwan da zai rinka maka addu'a idan mun yi tafsiri na gaba za mu dawo kan wannan matsala a karkashin inda bayan da Allah ya gama kawo wannan tarihi kaf sai ce yanzu wane ne zai kyamar irin wannan addini na annabi Ibrahim yace babu wanda zai kyamar wannan addinin sai dai wanda bai san ciwon kanshi ba sai dai wawa to sa'annan sai Allah ya ci gaba da bayyana darajojin annabi Ibrahim da kuma cewa annabi Ibrahim da ya zo mutuwa da shi da ainihin jikan shi annabi Yaqub sai da suka yi wasiya akan ƴaƴansu su tsaya akan kalmar shahada da kuma ainihin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimaka na so a ce bayan ba mun gama tafsirin waɗannan ayoyi jama'a zan taƙaito mana saƙon da wani littafi yake ɗauke da shi mai suna ahwalun nabiyyi fil hajj halawan annabi sallallahu alaihi wa sallama
a lokacin aikin hajji, irin yadda annabi yake tarbiyyar mutane, inda yake tausayin mutane, inda yake sadaka, inda yake wa'azi, inda yake karantawa, inda yake saukakawa mutane al'amura. Amma in Allah ya kai mu ainihin wato bayan sallah mun dawo da tafsiri insha Allah ta'ala, za mu ainihin zo mu ainihin takaita sakon wannan littafi na Malam Faisal Al-Badawi. An rubuto tambayoyi gaskiya sun fi guda ɗari, wane mutum? Amma saboda karatu ya karatu gaba ɗaya an ji namun gani ainihin amsa tambayoyi. In Allah maɗaukakin sarki ya kai mu bayan sallah, za mu ainihin amsa waɗannan tambayoyi baki ɗayansu, sai dai wanda muka gabata da ma'ana ko kuma wanda aka yi ta aka gama. Na biyu, muna fatan a yi mana haƙuri insha Allah, amma akwai wata buƙata kwaya ɗaya da wata baiwar Allah ta rubuto, ita kaɗai zan ba da amsa, ita ma a taƙaice ƙwarai da gaske. Ta kawo kukan cewa babu shakka ita da mai gidanta sun samu kansu a halin talauci da halin rashi, kuma suna buƙatar su sanya ɗayansu a makarantar nan tamu, amma abu ya gagara. To tana roƙon wace hanya za a yi? Wannan buƙatar da yawancin jama'a suna da ita, sai dai ita Allah ya sa ta yi magana ne. Sannan mutane ba a garin nan ba har a wasu garuruka. A taƙaicen taƙaita jama'a, makarantu a iya sani na kashi uku ne: akwai makarantar gwamnati, akwai makaranta ta ƙungiya, akwai kuma makaranta mai zaman kanta. Makarantar gwamnati ita ce gwamnati takan gina ta sa kuɗi kaɗan ko kuma kyauta. Makarantar ƙungiya ita ce ƙungiyoyi na addini sukan ainihin nemi taimako, ko ƙungiyoyin sa kai sukan nemi ainihin taimako su gina makaranta, su ma sai su rinka karantarwa kyauta, kuma suna sanya kuɗi wani lokacin ɗan kaɗan. Sai kuma makaranta wadda take ainihin private, wato makaranta mai zaman kanta, ita kuma masu ita suna da bambancin manufofi, ko dai su yi ta saboda manufa ta yaɗa manufarsu amma za su sa kuɗi, ko kuma su yi ta saboda manufa ta ainihin samun kuɗi kuma za su sa kuɗin. Gaskiyar lamarin jama'a, a lokacin da nake amiciya, ina fatan jama'a su yi haƙuri da wannan maganar ne, ya ba da daɗi. San da nake zaune amiciya, lokacin ne na yi hukuro zan gina musu makaranta irin yadda ka ga plan ɗin nan, kuma zan gina makarantar ne ta zama kyauta, ba za a karɓi ko kwabo ba a duk wanda zai karatu a makarantar. Haka na yunƙuro, sai dai aka yi ta samun rashin fahimta, saboda ni ɗansu ne, na taso a cikinsu, kuma ni ɗan talaka ne gaba da baya. Tun da nake gidanmu ba wanda ya taɓa samun kuɗi, tun da nake a gidanmu ba wanda ya taɓa zuwa aikin hajji a tarihin Makka sai mutum ɗaya. Saboda haka talakawa ne mai fitik. To a wannan lokacin Allah ya azurta ni da kuɗi masu yawa, su ba su sani ba, saboda na yi maintainer status ɗina na ustazu. Tun a lokacin ni multimillionaire ne, amma ba su sani ba, saboda suna ganin na da ɓagaggen lando, sun san ni a lokacin da nake tema, sun san ni a lokacin da nake zuwa makaranta a ƙafa. An kai lokacin da na yi kuɗi, kuɗin sun wuce tunaninsu, ba su sani ba. Saboda haka na yi ƙoƙari zan sai fili, wallahi dattijan ma bagin uwata yi. Na faɗi wannan a karatun fiqh sura bara, ya kira suna uwata yake yaushe, wanda ta haifi ɗan da zai iya siyan filin shi. A lokacin kuma ni ina da kuɗin da hashi dattijan aka ɗaga shi zan iya siyan, wallahi wallahi. Amma a lokacin ka gani ina nan na yawo da kana na talaka, ba abin da ya shafe ni, kuma a lokacin ba ni da mota, tsohon mashin nake hawa, tsabar ustazancin mu da kuma boko ya buga ni. Saboda haka aka sake yunƙuri jama'a, wannan ya faru wajen 94, aka zo wajen 96 haka. Wallahi jama'a, lokacin na dogarin ne da kuɗi a Ghana must go, zan sai wani fili wanda tun ina yaro muke wasan ƙasa a wurin, ina gaya wa abokaina tun ina ƙanana, ina cewa in na girma zan sai filin nan in gina makaranta. Na iya tuna wannan magana bana mantawa, sai suna cewa kai din zaka iya sayan wannan, sai in ce bari ku gani na girma. Wallahi jama'a, ina Port Harcourt na samu kuɗi miliyoyin kuɗi kawai sai wannan tunanin ya faɗo min, sai na zubo kuɗin da na san cewa za su sai filin su gina shi, sai na zubo su a jaka na tawo garin nan. Na zo nan ma suka yi dama da hagu, suka yi dama da hagu. A lokacin ne suna tunanin zan yi wani abu ne wanda zai bani daraja, ba su san tunani na irin na 'yan boko ba ne. Wallahi ban taɓa tunanin zan yi gida in zauna a muciya ba, balle har ina gina makaranta in tunanin makaranta ta ce. Na yi nufin an yi ta ne za a sa mata kawai makarantar mutanen muciya, ko da kaɗan ba ta da alaƙa da ni. To a wannan lokaci dai aka yi ruwa, aka yi tsaki, aka ga cewa mai filin wani dattijo ne, yana nan ina jin a marmara a majalisar mai taba, aka je aka ziga shi cewa ya ninka kuɗi, ninkin ba ninki.
shikenan muka hakura. To shikenan jama'a, na sake yunkuri na wuce tunanin mutanen Zaria tun ba su sani ba wallahi. Wannan yana daga abin da na rinka tausaya mutanen Zaria, na wuce da tunanin su tun na je na yi karatu na boko na yi zurfi ba su sani ba, na je na yi aiki na samu kuɗi da yawa ba su sani ba, amma saboda ana jin ina wa'azi sai suke daukan talaka ne wannan wannan kaza ne wannan kaza ne, dan haka sai na rinka tausaya musu. Sai dan haka sai zama adadin waɗanda suka rinka cin muriyata a wajen Zaria su suka fi yawa. Na iya tuna wani lokaci da na ɗauki wani sarki na na kai shi har presidency aka ba shi aiki, rana tsaka aka ba shi babban kujera da ya da kai tsaye yake ɗakin uwata, ina ce mata ina tsammanin ke kanki baki san abin da kika haifa ba. To wannan shine abin da ya faru jama'a. Na sake yi yunkuri na uku wanda shine na ƙarshe, amma wannan lokacin sai ban yi ni kadai ba, sai na kafa committee na maza da mata a cikin ɗaliban makaranta ta. Nace ku je ku samu wani ya siyar mana da filin shi zamu gina musu makaranta, ku je ku samu wani zamu sai filin shi zamu gina musu masallaci a anguwan nan. To shin kenan suka je suka jiro suka abin nan, wai su kai wato tunani irin nasu, wai shi waye yaushe ya samu kuɗi, wallahi ko gida bayi da shi, ba san tsabar boko bane jama'a, dan boko ne ni missionary school ne, ina da aqida da tunani irin na boko, shi yasa an kai ustazu ne, sai kai ta samu na amurde. In kai dan boko ne kuma saboda ustazincin sai kai ta samu na amurde. Dan haka a lokacin ganin ba ni da gida, ganin na harama shi ba wanka, har yanzu ma ba ni da gida, har yanzu ma a gidan haya nake, so ba wanka kawai rayuwa ce kowa da style din shi, kai ma ka dauki naka style din. Ina fata an gane. Saboda haka lokacin muka yi uro jama'a, ni dai ba wa ban sa baki ba, ni dai na ce kuɗi suna nan standby a ajiye ba a banki ba, da sun sallama ko ba na garin nan ajiya diba ga su can ajiya biya su, ba a gina musu masallaci da makaranta, kuma ƴaƴansu za a ba a hannunsu su ci gaba kawai, ni zan tsallake in bar anguwa. A GRA na kaddara cewa zan yi gida a rayuwata, ban taɓa tunanin zan zauna a muciya ba. Aka yi haka jama'a, diddin suka yi ta kwana-kwana suka yi ta kwana-kwana, to shikenan sai muka rabu da su. Na hauro anguwan nan ne a matsayin dan haya, haya na zo na zauna a anguwan, na zo na zauna a haya kafin lokaci shikenan. Ban taɓa zuwa anguwan nan da tunanin ma zan gina gida ba, ban taɓa zuwa anguwan nan da tunanin zan gina makaranta ba. Ana nan na zo na sai fili, ga gida nan yanzu nake ginawa, na zo na sai fili, ga makaranta nan yanzu nake ginawa. To gaskiya makarantar sai ta canza daga yadda take. A da zan yi makaranta ne wadda zan mai da ita community, wadda zan ajewa makarantar hannun jari a manya-manyan kamfanonin man fetur na Najeriya wanda nake da su, wanda kwamtuwa ne insha Allahu ta'ala wannan makaranta za ta rayu. Sai kawai sai gida don ciye kama suna ganin wannan ɗin ɗan gidan wancan ɗin, shi ke nan. Da na zo na gina makaranta a nan, gaskiya a nan ban gina makarantar islamiyya ba, don haka wannan makarantar ba makarantar islamiyya ba ce, wannan makarantar ba makarantar gwamnati ba ce, wannan makarantar kuma ba makaranta ce ta kungiya ba. So shi yasa nake wayar da kan mutane, sunan Musa Sahabi a tudun wada su ne ustazai limamai malamai, su suka gina makaranta da gudunmawa da taimako da ɗaukar kwangiri. Makaranta ce a haliya, makaranta ce ta addini, amma makaranta ta ita makaranta ce private. Duk abin da ka ji a makarantar nan gaskiya na kuɗi ne, ko kaɗan babu kyauta, ba kyauta ba ma ragi, babu ragi a tsarin makarantar nan. Wannan ita ce gaskiya abin, duk da ka ji mun faɗi na kuɗin makaranta a makarantar nan, keke da keke gaskiya haka yake. Amma da a ce na yi waccan makaranta, to da shi ne za ta kasance haka. To amma wannan dama ta wuce game da ni ko ba za ta dawo ba har abada. Don haka yanzu nan a wurina ni har na kusa gama wannan makarantar, mai yiwuwa zuwa baɗiwar haka na gama, zan tafi kuma zan fara gina university insha Allahu ta'ala. Yadda kamar yadda baran yadda wari a wurin rufe tafsirin nan, zan gina university, ita ma university private ce. Na ɗaya tana da campuses guda biyu, campus na ɗaya shi ne Albani University of Information and Communications Technology, wannan jami'ar reshen ta kawai za a rinka karatu ne na kwamfuta, telecommunication da aikin jarida, zalla karatun da za a yi kenan,
sai bangaren Alqadi Abubakar Mahmud Gumi University of Islamic Law, wato zani jami'a bangare mai suna Jami'ar Abubakar Mahmud Gumi, amma zannan shari'a da alƙalanci da Islamic Studies da Arabiya ba a karanta a wurin. Wannan shine plan dina na gaba jama'a insha Allah ta'ala, anan hanyar Kaduna ne zan yi insha Allah ta'ala, anan iyakar ƙauyen garin Zaria, saboda muna son ainihin makarantar ta kasance a cikin ma'ana yankin na Zaria da ake kira birnin ilimi. Amma kowane makarantar ne gaskiya ba kyauta bace, za a yi ta ne private university ce za a yi ta, kamar yadda Indonesian University ko Abti American University take, wannan gaskiya abin da na tsara kenan. Amma kuma daga cikin waɗannan ayyuka, na'am, idan mun samu kuɗi za mu iya yin aikin alheri da gwargwadon yadda Allah ya nufa, mu ciyar da marayu ko mu yi sadaka ko mu gina masallaci, amma duk wanda ya kawo ɗan shi gaskiya makaranta ba kyauta ba ce. Na ɗaya kenan. Na biyu, da muka zo muka yi wannan makaranta a nan, har wa yau suna da yawa mutanen da ke wannan anguwar, da ke kewaye da wannan anguwar, sai irin wancan tunanin sai ya sake dawo musu. Wannan malami ne ana ganin wani ne ke bashi kuɗi ko ya samu kuɗin banza, don haka aka daga fili za a siyar mana, madadin a faɗa mana gaskiyar kuɗin filin mu siya. Misali kamar wannan filin, mai filin nan da ya kawo bugu ɗaya kawai ya faɗa min gaskiya, don haka kawai nan take ya ɗauki kuɗin shi na bashi. Haka wancan filin ba. Yaba na kusa shekara 20 ina harkar fili a Abuja, sai na zo Zaria da take ƙauye akan Abuja, ita ce za ta yi min wayo akan fili. An fahimta, sai a zo a ɗaga fili za a siyar mana na miliyan 2, sai a ga ato tunda albani na ce mishi miliyan 5. Ya rage, in na ga dama zan iya siya, saboda capitalism ne, jari hujja ne. In na siya miliyan 5 in ne makarantar a jikin mutane zai ƙare, ba ruwana, ba zai shafe ni, ba zai shafe ayana ba, ina son ku gane wannan. Ɗaya kenan. Na biyu, filin makaranta, filin hostel. Da mu fara ginin hostel, wa makaranta boarding ce. Muna ci da yara, muna shayar da su, muna sutura, muna kaza, muna kaza, muna kaza. Ina ba mu samu waɗannan kuɗin. Ni a aƙida ta jama'a, ban yi da gwamnatin Najeriya ta taimaka mini ba. Ban yi da gwamnatin jihar Kaduna ta taimaka mini ba. Ni a aƙida ta ban yi da gwamnatin Saudiya ta taimake ni ba. Ni ban yadda cewa in zo wurin ɗalibai in ce su fara taimako ba. Ban yi da wannan ba, ina ƙyama. Ni a aƙida ta abin da na yadda shine in je in yi kasuwanci ko in yi aikin da Allah ya hore mini a biya ni. To ni in kai min haka ko, wallahi tallahi ka taimake ni. Shi yasa wallahi da jihar Borno, inda nan ne na fara yin aiki tun da Allah ya hore min na iya aikin kwamfuta, da jihar Kebbi, har abada ba zan manta da su ba, saboda sun taimake ni tsakaninsu da Allah. Shi ne aiki ne aka fitar, irin nawa aka kira ni, na ɗibi abokan aiki na muka je muka yi aka biya mu. Haka jihar Kebbi, ba zan taɓa mantawa da wannan alherin ba. To ni a wurina kawai hanyar da zaka bi ka taimake ni kenan. Amma wallahi duk wanda zai ce ya taimake ni ba ta wannan hanyar ba da kuɗi, wallahi ko a lahira yake ku dawo da shi, ya zo ƙarya yake. Wallahi ba na shakkar a kai wannan kasar ɗin ko ina, ban taɓa karɓan taimakon wani mulki ko ɗan siyasa ko alhajin birni ko wani ba. Amma wallahi ɗaliban makarantata da yake na san iko na ne ƙarƙashi na suke, idan mutum ya kawo buhu ɗaya buhu ɗari na siminti zan ce Allah ya maka albarka, sai in karɓa wannan na san na neman albarka ne. Shi kanshi ya yi ne ba don ya san cewa an gaza ba, ya yi ne don yana neman albarka, to ba za a hana shi wannan albarka ba. Amma dai gaskiya ni makaranta private school ne, haka a cikin makarantar nan akwai makaranta, akwai nursery, akwai primary, akwai secondary, sannan akwai remedials. Primary da nursery baɗi za a fara 2013, remedials kuwa za a fara ta bana. Za mu fara remedial studies a nan insha Allah. Za mu ƙoƙarin yi affiliating kanmu da wasu jami'o'i a nan cikin gida, da wasu jami'o'i a waje, yadda in mutum ne mu ga wata hanya za a samu mishi admission a waɗannan jami'o'i ko a waje. Amma gaskiya ta kuɗi ce, ba private ba ta gwamnati ba ce. Na biyu, akwai asibiti a cikin makarantar nan. Na'am, akwai babban asibiti da duk wata na'ura da kake ji ta gwaje-gwaje, wallahi al'azim alhamdulillah akwai ta. Sannan akwai babban gidan karamin gidan radio na FM da karamar tashar talabijin wadda ake kira community media, duk akwai a cikin wannan ginin da muke yi. Duk waɗannan abubuwan
gaskiya karka taba tunanin wannan da yake malami ne mai wa'azi zai yi ne a kawo wa'azi wani a sa a sai an biya kuɗi wani ne wa'azi in ka zo asibiti a'a sai ka zo da kuɗi sau da haka ba asibitin ne zai zama irin asibitin da iyayen namu suka yi saboda Allah ana yi kyauta ba ba kuma asibiti ne zai zama irin na shika na gwamnati wanda za ka je a yi maka ragi ba asibiti ne gaskiya na kuɗi domin za mu sa ƙwararrun likitoci ne da ƙwararrun masana su za su yi aiki mu ma mu ɗiba mu biya su na'am kamar makaranta yanzu makaranta haya muke zuwa muna kamawa kafin mu gina hostel duk inda muka zo za mu kama haya jama'a ba a yi mana ragi ba a yi mana ɗagin ƙafa ba sani ba sabulu ina kuke tunanin za mu samo irin waɗannan kuɗin da za mu biya kuɗin haya 600,000 a shekara miliyan ɗaya a shekara miliyan biyu a shekara miliyan uku ina za mu samu za mu sayi yara katifu fulunnuka gadaje shimfiɗar gado barguna za mu baiwa yara abinci da safe za mu ba su da rana za mu ba su da daddare za mu raba musu littafan karatu da na rubutu da jakunkuna da safa da takalma da biro da pencil da duk abin da suke bukata idan sai gama karatu ka kowa sai mun ɗauke shi da mota an kai shi har kofar gidan uban shi a garin nan ko kuma a kasar nan haka fa muke yi tsakani da Allah idan muka ce za mu wannan kyauta ina za mu samu kuɗi mun ce ba ma karɓan taimako to ina za mu samu kuɗi kuma ni abin nan ne yadda zai tabbata idan yanzu ni zan ɗauki kuɗi na in yi langa na mutufa shikenan sai a ce komai ya tsaya don haka ita makarantar ku ji jama'a a iyakacin abin da ni na san nayi na yi sassauci saboda zariya ce gari na ce yanzu haka ina yunkurin nan da bayan sallah zan je in samu fili a Abuja wanda zan siya idan na siya a Abuja na makaranta irin wannan komai da komai irin haka ne amma zaka ji zan banka kuɗin ninki uku ne ko hudu saboda ba sani ba sabo nan ba rikice an fahimta jama'a abinda wannan makarantar na services take yi shi ne ga irin ta nan mutanen taki sun zo sun yi a Kaduna a Kano a ina sun yi nawa ake biya a shekara naira 900,000 mu kuma sai muka ce a biya 300,000 amma abubuwan da mu muke yi a nan Collins Kano Zaratin Turkish International ba sa yi yaran nan kusa su yi shiru an fahimta jama'a ba sa yi ko kaɗan muna karantar da Al-Qur'ani da tajwidi na tayyan tajwidi mu koya wa yara haddar qur'ani na'am ba mu ce mallan za su ke haddace qur'ani ba don da girman su aka kawo mana su shekara biyu shekara uku za su yi ko hudu sannan makaranta ce ta science muna haddatar da su hadisai sannan larabci fiqhu da sauran karatutuka na addinin musulunci sannan muna koya musu pure science sannan muna yi musu darussa akan ICT yadda yara za su tashi da ilimi na computer da telecommunication na zamani duk wannan jama'a in har za mu samu kuɗin da za su yi za mu yi jama'a ka ga ni tun da nake idan ka ji wasu malamai ana karɓo musu ko suna karɓo taimako daga Saudiya wallahi ni ban san inda ake zuwa ake karɓowa ba dan ba na sha'awa in kari ma nake don ban yadda akan aqida da manhaji da tafarkin da na yadda da shi wani ya canza min don ya gina min masallaci ko makaranta ba sai sa kaga tsawon shekaru ba ni da kuɗi ba ni da masallaci ba ni da makaranta yanzu ni na samu nake gina abuna to ina ginawa ne kawai a bisa aqida ta da manhaji na don haka gaskiyar lamari bawar Allah mu ne muke fatan Allah ya kawo mafita dangane da ƴaƴanki da duk wanda yake sha'awa shi ma Allah madaukakin sarki ya kawo mafita amma dai makaranta abinda muka tsara shi ne kun ji irin hidindimin da muke a shekara ana biyan mu naira 300,000 bayan naira 300,000 din nan ba abinda za ka sake bayarwa sai ɗanka ya shiga babbar secondary SS1 sannan mu za mu karɓi naira 350,000 saboda practicals mana brotary mu za mu biya wa yara kuɗin jarabawa tun daga junior waye har senior har SSCE da za su yi har MOC da za su yi har JAMB da za su yi duk abin da yara za su yi za mu biya musu duk a cikin wannan kuɗin wannan ne ita ce matsayarmu ba lallai ne sai kowa ya kawo ɗan shi ba saboda makarantun da gwamnatin tarayya da na jiha suka yi ba duka ya'yan talakawa gwamnati suke iya karantarwa ba to me kake tunani mutum kwaya ɗaya zai makaranta yadda yake kowa zai ce yana sa rai ba zai iya yiwuwa ba jama'a wannan ita ce matsayarmu kuma wannan bayani shi ne iyakacin bayani tsakani da Allah amma
a cikin neman sauki da muke wa talakawa mun nemi ɗan siyasa daga cikin ɗan majalisunku mun nemi babawo mun nemi tije mun zauna da su babawo ya ce ya zo bai same ni ba tije kan bai zo ba sai dai ya turo wakili cewa mutane suna son makaranta amma makaranta mu a wurinmu ba makaranta ce ta kyauta ba ga irinta ko za ku iya taimakawa suka ce za su iya taimakawa to muka ce to ga tsari ga tsari ga tsari sai zama ba su iya yin abin da suka yi alkawari ba aka jira su wata ɗaya wata biyu har aka jira su wata na hudu muka kira taro muka ce to mutanen nan ba su cika muku alkawari ba don haka har an ɗauki ɗaliban ruwa wasu suna daga cikinku dole aka ba su hakuri cewa ɗan siyasan da suka ce za su zo su ɗauki nauyi ba su zo sun ɗauka ba sannan kuma sharaɗin da muka yi shi ne duk ɗan siyasan da zai kawo mana yaro a nan ya ce zai ɗauki nauyin shi sai dai biya mishi na shekarar farko ta karatu har zuwa ƙarshe saboda dalili ɗaya idan ya fara biya bai cika ba mu kori yaro daga baya nan zai zo ya ce an biya mai kuɗin makaranta ba kuma mun kore shi mai yiwuwa an biya mai na shekara ɗaya ne ko biyu don haka duk ɗan siyasa da zai kawo yaro makarantar nan sai dai cake mana kuɗi tun daga na shekara farko har na ƙarshe idan ba haka ba mu karɓa ba to amma ba bari ku je a wannan lokacin kun san abin da muke ƴan siyasar duk ɗan siyasar da ya biya wa mutum goma ni kuma zan ba shi mutum goma to ko da guda ɗaya ba su yi ba jama'a wannan ita ce matsayin mu to in ya zama ƴan siyasa da duk wata uku ake ba su naira miliyan 500 akan constituency allowance su su taimaka ba su taimaka ba to don Allah ko wanda talaka ya makalkale jikin albani ya ga cewa kamar jirgin ruwan annabi muhammadi ba zai yi ba saboda haka ƴan uwana iyayena talakawa mu ne muku fatan alheri muna fatan Allah ya rufe asiri amma gaskiya saboda Allah ba za mu iya gina makarantar da za mu ɗauki ƴaƴanku kyauta ba amma dai da gwargwadon abin da muke iya yi na sauƙaƙawa shi ne idan ka zo mun turje cewa sai kuɗin shekara to in ka ce ba za ka iya biyan na shekara ba mukan ɗaga ƙafa mu karɓi na terms biyu ko kuma na term ɗaya amma dai gaskiya a ce makaranta kyauta gaskiya ni ban tsara haka ba don ba za mu iya ba saboda za mu ciyar da yaran nan da safe a ciyar da su da daddare a ciyar da su da rana a ba su uniform a ba su kayan wasa a ba su littattafai a ɗauke su a yi zirga-zirga da su sannan yanzu gaba ɗayan yaran makarantar fa na mai da su boarding ba akwai ƴan tsirari da suke dai yanzu gaba ɗayan su yanzu muna da yaro 215 to yaro 215 gari ya waye ba koko muke ba su ba fa indomi ake dafa musu da abinci mai daɗi su ci da rana a dafa musu taliya ko a yi musu doya soyayya ko a yi musu kaza da daddare kaza ga fi ga kaza ga kaza ga kaza ga matsala asibiti yaron ka ko operation ne mu za mu mishi ko mu za a yi mishi aikin asibiti mu za mu mishi duk wata wahala mu za mu to tsakani da Allah ba zai yi mu yi a kyauta ba saboda in mun yi a kyauta daga baya za mu zo mu rukushe shi yasa gaskiya muna ba wa iyayenmu da ƴan uwanmu talakawa haƙuri sannan kuma masu ƙarfi sun su ainihin zage domin su ga wace hanya za su iya zuwa su taimaka na'am kenan yanzu mun fara ishara da za a samu wata gwamnati ta ce za ta ɗibi ƴaƴan talakawa ta iya ɗaukar nauyinsu ashe mu ma za mu iya yin gudunmawa a nan na'am ba za a samu wani mai kuɗi ya zo ya ce zai ɗibi wasu ƴaƴan talakawa ba mu ma za mu iya yin taimako a nan to amma gaskiya haka fuddan ba zai yi ba gaskiya jama'a amma makaranta private ce amma da yake mu masu ahli sunna ne mu ahli sunna ne masu da'awa ne shi yasa sai muka wari a cikin makaranta ɗakin taro irin wannan yanzu wannan inda muke zaune kamar yadda muka ce azuzuwa ne nan da wata ɗaya ko biyu ba mu zo mu fasa shi ya zama aji asalin inda ba a rinka wannan karatu yana sama hawa na ɗaya yana nan babban ɗakin taro ya fi wannan girma ya fi wannan faɗi to nan ne za a rinka to nan ne kawai muka wari fi sabilillahi ka zo ka ji wa'azi ka ji tafsiri ka ji hadisi ka ji bulugul maramin duk karatu ka ji kyauta fi sabilillahi to amma bayan nan gaskiya sai an kawo kuɗi insha Allah haka ne saboda haka sai a haƙuri insha Allah amma daga ƙarshe zan yi amfani da wannan damar in ja hankalin ƴan uwana ƴan arewa akan wata magana wadda na yi kwanaki a wurin wa'azi ku daina rena mutum bi mujarradin dan a garinku yake ku daina rena mutum da mujarrabin dan a cikin ku yake ba ku san menene Allah ya mishi da wabu ka daina rena mutum dan ka gan shi da rigar shi karka mamaki yadda ka ganna na sari dan nan ko zaka ce ana taro na injiniyoyi na Najeriya haka nake tafiya da wando na iya kore in sa hula ta irin ta ustazai ka ganni karena amma na fara magana ka tashi kai tafi sai da haka abin da nake cewa eh ko yana daga cikin kuskuren asalin kuskuren da ya cutar da wadannan iyayen nawa kenan saboda na taso cikin su jama'a na taba yin makaranta a kongonan saboda talauci tun daga muciya a kafa nake tafowa bani da hali duk zariya ban da wanda zai gyara min keke ina da keke lokacin to sai suka amfani da wannan din amma kuskure ne jama'a kuskure ne aka ga maka waye bige ana cewa yau shi ya fi kowa kuɗi amma yaya ka sa karasa makarantar ne me ya faru amma kuma ga shi ma saboda haka ka daina tunanin haka ka daina rena mutum kawai don ka ga irin rigar da ya sa ko don ka gan shi da gemu ko don ka san ya tashi cikin kuɗin talaka ne abin da ya cutar da Qurayshawa kenan suka koya suna cewa yatimu abu talibin marayan gidan abu talib shi Allah zai aiko amma shi Allah ya nufa saboda haka abin da kai ci jama'a ba ina faruwa da kaina ba yanzu na kai wani matsayi wanda yake waɗanda ke tahowa daga nesa su zo su ci moriya ta ɗan nesa ne shi wannan ɗan gwariya sai ce kar Allah shi ɗin ne kai ba kowa ba ne an jima sai gani na hausa mu yake kyan na yawo amma kuma sai ka ji wani ya taho daga Abuja sai ka ji wani ya taho daga Port Harcourt sai ka ji gashi na daga jami'ar Islamiyya daga Madina sai a turo yana a ce da Allah ana so ka duba mishi tesis daga Danfo da University sai a ce da Allah ana so ka taimakawa ne amma kuma kana nan a zaro wani yana kallon banzanka wai dalili don kuna tare wannan yana daga cikin kuskure ina fatan mutanen mu su kokarin gyarawa muna addu'a Allah ya albarkaci garin Zaria Allah ya albarkaci mu gaba daya al'ummar Zaria Allah ya zuba musu albarka kasuwannin Zaria Allah ya albarkace su ƴan kasuwa ma'aikatan gwamnati matan aure ƴan makaranta sarakuna hakimai daga tai masu anguwanni limamai duk Allah ya zuba kowa albarka a ƙasar Zaria da sauran ƙasashen musulmi duk wani tashin hankali Allah ya tsare ƙasar mu da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya kawo mana albarkar ruwan sama iska da guguwa da habari da tsawa Allah ya tsare mu daga sharrorin su Allah ya tsare mu daga sharrin barayi da ƴan fashi da duk wasu ƴan ta'adda Allah madaukakin sarki ya zaunar da Najeriya lafiya ya Allah muna roƙonka don girman alqur'anin da ka saukawa da annabinka shekara 23 ya Allah don girman alqur'anin ka da ka sauka a cikin daren laylatul qadr daga saman bakwai zuwa sama ta daya baitul izza Allah madaukakin sarki ka saukake wa Najeriya shugabanni na gari masu adalci da tausayin talakawa Allah ka sa talakawan Najeriya su zama masu da'a da biyayya da neman zaman lafiya tsakanin su da shugabannin su ya Allah ka hade kan al'ummar musulmin Najeriya a bisa gaskiya da amana da riko da alqur'ani da hadisi Allah ka raba musulmin Najeriya da duk bangarorin duniya daga bala'in fatara da talauci da yunwa da kishirwa ya Allah muna roƙonka don girman alqur'ani Allah madaukakin sarki duk wanda yake neman aure bai samu ba Allah ka bashi ya Allah wanda yake da ƴaƴa yake so ya aurar da su mata ko maza Allah ka sauƙaƙe mishi ya Allah wanda yake talauci ya hana shi cin abinci ko harkar rayuwa Allah ka sauƙaƙe mishi Allah duk wanda yake zaune cikin halin kunci Allah ka yalwata mishi ya Allah ƴan uwanmu da ke kwanciya a asibitoci ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ke kwanci a gidaje Allah ka ba su lafiya Allah ka sanya rashin lafiyar su ta zama kafara gare su ya Allah bayinka da ke cikin kunci da ke cikin ƴan kasuwa ma'aikatan gwamnati ƴan siyasa matan aure Allah ka waye musu kunci Allah ka haskaka zukatanmu Allah ka wadata mu da dukiyar da zamu wa addininka mu je mu samu ceto a wurinka ranar alkiyama ya Allah muna roƙonka don girman alqur'ani ka ji kan iyayenmu da kakanninmu Allah ka gyara tarbiyyar mu ka gyara tarbiyyar zuriyar mu Allah ka gyara tarbiyyar kasar mu Najeriya Allah madaukakin sarki ɗan kasuwan da ke kasar nan Allah ka albarkace su kasar mu ta haɓaka ya Allah duk wanda ya fushi ya dauki makami Allah ka hutar da zuciyar shi kasa ta zauna lafiya ya Allah duk waɗanda suka zalunci Allah ya sa su tuba daga zalunci kasa ta zauna lafiya Allah muna roƙonka don girman alqur'ani don daukaka sunayenka da siffofinka masu tsarki. Allah ka amsa wadannan addu'o'in namu. Ya Allah, addu'o'i da malamai suka yi tewa kasa da al'umma da dukiya da rayuwa a wadannan wata mai albarka na wurin tafsiri, Allah ka amsa.
Amin.
Addu'o'i da bayan Allah suke tayi a sallolin tarawih da tahajjud, Allah ka amsa.
Amin.
Addu'o'in da matan aure suke tayi a dakin mazajen su, Allah ka amsa mana. Allah karka dube mu da zunuban mu, Allah ka dube mu a matsayin bayin ka kaskanta tu wadanda mu ba bakin ko baka gafarta mana. Allah ka karba mana. Allahumma inna natawassalu ilayka bi annaka Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din وانصر عبادك الموحدين. اللهم هذه أيدينا إليك متضرعين متخاشعين. اللهم لا تردها إلينا صفرا. اللهم لا تردها إلينا خائبا. اللهم إنا نتوسل إليك بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم يا عزيز يا حي يا قيوم. اللهم يا عزيز يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم انزل علينا الغيث. اللهم انزل علينا الغيث. اللهم انزل علينا الغيث. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجماعة المسلمين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين الذين سبقونا بالايمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله إنا نتوسل إليك بأنك الله الأحد الصمد. توسلنا إليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم غسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم غسل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.